Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Kuma yau wannan shine kashi na 68 a yau 1 ga watan Muharram Hijira 1448 wanda ya didi da 16 ga watan 6 shekara ta 2021. Wannan shiri yana zuwa kai tsaye daga Al-Ansar Studio da ke Sharaɗa Phase 1 Kano. Sunana Injiniya Abdullahi Adam Musa. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Prof Abdullahi Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko, bayan sallama take cewa tana da saurayi har an yi magana aure da shi, sai ta ƙarasa makaranta za a ɗaura auren. To amma ta ce yana yin kawo mata maganganun banza har faɗa sun yi da shi, amma kuma ya ƙi ya daina. Ita kuma ta ce tana tsoron Allah, tana so ta kare mutuncinta. To amma ba ta san ya za ta yi ba, ya ƙi ya daina. Shi ne take so malam ya ba ta shawara, ta rasa yadda za ta yi.
To alhamdulillahi ala ni'matul islam wal iman wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan uwa, barkanmu da sake gamuwa da ku bayan dogon hutu da muka tafi na watan Zulhajji. Fatan mu Allah ya karba ayyuka da ibadu da aka ta yi, alhajjai da suka yi aikin hajji Allah ya karba, wanda ba su dawo ba Allah ya dawo da su lafiya. To wannan yana daga cikin ibtila'i jarabawa kenan, zan ce da Allah ya jarabi da yawa daga cikin wato matasa, mazansu da matansu, a lokacin da ake neman aure. Amfani da kalmomi na tada sha'awa, maganganu na batsa, da rashin tarbiya a lokacin da ake cikin shekaru ko watanni na neman aure. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, ba inda shari'a ta ce dan kana neman mutum da aure kai. Ana samun mata fitinannu waɗanda sai su tura wa mazaje samarinsu maganganu na batsa, na rashin talbiya, na rashin kunya, da bayyana tsiraici, da tallata jiki, da ɗaukan hotuna na tsiraici ana turawa wanda ake neman sa. Wasu kuma ma maganganun ana yin su a fili ne, kamar yadda wannan ta faɗa, a fili a zahiri, idan ya zo zance ya rinƙa yi mata maganganu na batsa na fitina. Ai wasu ma idan abin ya tsanani halalata ake, kafin a yi aure sai ka ga mutum yana ta lalata da yarinya. Wata kuma ita ce fasika, ita ce take ƙoƙarin ta lalata mijin, ta ainihin wato ko in ce ta lalata matashin, ta koya masa lalata abinda bai saba ba. Duka irin waɗannan abubuwa maganganu ne waɗanda ba daidai ba ne a shari'a, kuskure ne. Kuma muna miki addu'a Allah ƙara miki imani da tsoron Allah. Daga cikin hanyoyin da zaki magance wannan abun shine yawaita yi mai nasiha da kuma rashin goyon bayansa, bashi goyon baya ko rashin bashi haɗin kai, sannan kuma da ainihin wato rashin nuna farin cikinki akan wannan abin da yake miki, sannan kuma ki gaya masa cewa idan fa bai daina ba, zaki iya daina alaƙar ma da shi ta soyayyar, zaki iya daina alaƙar soyayyar ma da shi, ta yadda wannan wataƙila zai ba shi tsoro ya rage wannan abin da yake. In ma abin ya yi tsanani, a haɗa shi da magabata, kai masa nasiha don ya daina. Alama ce wacce take tana nuna fasikanci da shi wanda zai neme ki da aure, da rashin tsoron Allah. wannan karfi gaggawan koran sa ci gaba da mai nasiha kuma idan zuwa yake yi yana miki a gida to ki rage lokacin zuwan nasa to yana zuwa miki a wata sau kaza ko a sati sau kaza sai ki rage lokacin me magana kici bana iya jure wannan maganganu na fasikanci da kake idan a waya yake miki ki daina bashi amsa ki nuna masa bacin ranki idan ya tura miki ko ki tura mai aya ko hadisi ko ki tura mata masa wata magana ta wa'azi Allah shi yarda mu Allah ya gyara halin mu Allah kuma ya ba mu tarbiya ta kwarai na
Allah ya fasa da alkhairi wannan take cewa akan idan ta kishiyar ta tauriga mata wani farin abu abin wai ya bace sannan kuma a kunnan ta ji tana cewa ba za ta bar ta ta ƙara haihuwa ba shine take cewa dan Allah ya malam ya taimaka mata da addu'a ita ta san halin da take ciki
muna roƙo
ma fadar tar da maza akan wai ajiye mata biyu a cikin gida a gida daya
muna roƙon mata Allah Allah ya yi mata wannan ibtila'i ko jarabawa da Allah ya jarabe ta da wannan kishiya mai fitina Allah ya yi mata abu na biyu wajibi ne ga maza su dora matansu akan tauhidi da tsareta Allah da nisantan shirka da binne-binne da tsafe-tsafe wanda da yawa daga cikin mata waɗanda ba su da tarbiyya ta tauhidi za ka ga suna bin bokaye suna tsafe-tsafe suna binne-binne suna jefe-jefe ba don komai ba saboda ainihin wato dande su ce bari su mallaki miji ko su mallaki abokiyar zama su hana ta sakat a cikin ainihin wato zamantakewarsu abu na biyu idan ita ta kama bokaye ta kama matsafa idan ta kama bokaye ko ta kama ainihin wato matsafa to ke kuma sai ki kama tauhidi ki kama sallar dare ki kama azumin nafila ki kama addu'a da karatun alqur'ani insha Allah Allah bai ba ta nasara kan ki ba wannan jefe-jefe da kake tana yi bokan ta yasa take yi ko matsafin ta yasa take yi da ta jefa ki kuma ki jefa falaki da nasi ki hada ma da ayatul kursi ki rufe da fatiha ki shafa insha Allah da abin da za ta kulla miki na sharri Allah bai bari ba sannan ki kokari ki sanar da mai gidanki ya sani ta hanyar da ta dace idan kun bai fahimta ba ki ci gaba da addu'a Allah bai ba su nasara a kanki ba insha Allah sannan dangane da hada mata biyu gida daya shi wannan na farko ba laifi bane a shari'a dan mutum ya auri mace biyu ko uku ya hada su a gida daya ya danganta ga halin da yake da shi ne Qur'ani da ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna ku zaunar da matan ku inda kuka zauna abinda Allah ya hore muku ya baku kada ku kuntata musu kada ku matsanta musu idan mutum bai da hali zai iya hada matansa biyu ne ko uku a gida guda sai ai hakuri a zauna abinda Allah ya bayar kenan amma a zauna lafiya sannan kuma shi mijin ya zama yana da karfi na doka a gidansa da zai bari wata ta zalunci wata ba amma abin da yafi dacewa duk mijin da yake da hali yake da iko to kowace mata ya bata gidanta abin da yafi kamata duk mijin da yake da hali yake da iko to kowace mata ya bata gidanta ya bata wurin zamanta kada ya bari shi sharing toilet ko falo ko kitchen ya raba su amma ya rinka sa suna zumunci a tsakani in dai da hali to wannan shine abin da yafi dacewa idan kuma ba hali to sai ai hakuri a zauna lafiya ita hakuri Allah zai buɗe insha Allah wassalamu alaikum na
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da abokiyar zama to wai duk ranar girkin ta idan mijinsa ya dawo sai ya fara zuwa wajen ta san gaisa sannan zai so inda take ita kuma ranar girkin ta mai tambaya kenan baya mata haka so sannan ta ce yana koyarwa a makarantar dare to duk ranar girkin ta wai idan ya dawo daga kasuwa baya cin abinci yake tafiya makaranta makarantar daren kenan sai takwas zai dawo
ran girki ranan girkin waye
ita mai tambayar kenan
oke
to ta ce ba ta so to sannan ta ce in zai mata fada still a gaban abokiyar zamanta ta yake mata fada amma ita in wacce zai mata fada baya mata a gaban su sannan ta ce yaran ma baya ganin laifin su sai dai ce yana son yayan su baya so ai amma ake mata fada
yanzu na abuwa guda nawa ta jero ma
wajen hudu
na farko
idan yazo ranar girkin ta sai ya tafi wajen daya sun gaisa ita kuma an
ita ce amarya wannan ko
wani ita ce amarya ita ce amarya
yana wucewa gurin wacce ko da ranar girkin ta ne
ya zai gaisa amma ita kuma ba a mai mata
na daya injiniya a wani lokacin mata idan sun yi tambaya idan mata sun yi tambaya to a rinka lura da ainihin wato bani sunan shi da yanayi yanzu ba mamaki shi wannan mijin nata shi mijin da yake wannan waccan uwar gidansa tana da yaya akwai yara ƙanana akwai marasa lafiya ka gani to yanzu saboda Allah saboda yana girkin amarya ba zai je ya gaida yayansa ba ya dawo daga kasuwa ba laifi ba ne ku daina tsananta kanku abinda Allah bai ainihin wato tsananta muku ba ku daina yi a kula da kyau ba laifi ba ne don ya biya ya je ya gaida uwar gidansa ko ya gaida yara saboda akwai yara kai ko da ba komai ma manzo Allah yana zagayawa ya ga dakin matarsa gaba da min ghairi masis aka ce amma baya saduwa da shi dan haka ki hakuri idan har yana da yara ne ko yana da yaya ba laifi dan mutum ya je ya duba kananan yaransa wata kila waccan matan bata da kimci bata kula da baccin su bata kula sun yi wanka za su kwanta kuma ba a kula an ba su abinci ko ba su abinci ba wannan ba laifi ba idan kuma babu wannan bukatar to yayi kokari yayi adalci kamar yanda yake zuwa dakin uwar gida ya gaisa da ita kafin a ranar girkin waccan to ita ma wannan din ya rinka zuwa mata wannan shine daidai eh gabar magana ta farko kenan ta biyu kuma sai ta ce
in zai mata fada
sai rinka yi a gaban waccan wannan yana daga cikin kurakuran da wasu maza suke yi musamman idan sun hada matan su a gida guda idan wata ta yi laifi sai ya rinka fada a gaban wata ba daidai bane kuskure ne a gaya masa ai masa nasiha wannan kuma cin fuska ne cin mutunci ne musamman fada gaban yaya ko yayan kishiya ko fada gaban ita kishiyar ko kuma ma gaban annansa da yayansa wannan bai da kyau mijin ki kuskure ya ba daidai bane a ci gaba da yi masa nasiha yi masa addu'a Allah ya sa ya gyara sai kuma abu na uku
tace in zai je makarantar dare yana koyarwa ya sai ya ji ni so ya baya cin abincin ta kawai zai ta kuma sai dare yake dawowa
to in ya dawo da dare yana cin abincin
da alama dai baya ci inda ta ce abin yana damunta
to amma yanzu a ce ita kullun kenan baya cin abincin ta
a ranar da yake zuwa makarantar dare
eh in dai ranar da yake
makaranta
baya cin abincin ta to in dai baya ci ne gaba daya kuma ya mai da shi al'ada na kullum to ya kamata a tambaye shi me yasa eh ba mu za ta turo ta takarda ba tambaye shi me yasa baya ci wataƙila bata yi abincin ba ne wataƙila tana sa masa yaji yana yawa wataƙila gishiri yana yawa wataƙila mai yana yawa yana hawa kansa wataƙila magi yayi yawa wataƙila kuma tana dafa masa ba abin da yake so ba dole idan zamu ba ku fatawa sai mun lura da kuma wasu halaye da kuke da shi da ke sa mazajen ku sai kaurace muku akan wasu abubuwa wataƙila kuma ɗabi'a ce irin tasa baya cin abinci a wannan lokaci sai in ya dawo da daddare to kaga bai kamata ta tilasta masa sai ya tsaya ci abinci wataƙila kuma in ya tsaya zai ci abincin da ya makara tunda malamin islamiyya ne ina ganin ya kamata ta dade yin bayani a menene hakikanin abin da yake faruwa in daya daga cikin waɗannan ne ta bashi uzuri ta yi masa hakuri amma dai laifi ne kuskure ne ya zama kullum miji baya cin abincin matarsa ba tare da ya mata bayanin me ya sababi me ya dalili ba don wannan mata sukan dauke shi wulakanci ne kuma tozartarwa ne bai kamata namiji ya wulakanta matarsa ko ya tozartar da ita ba wallahu alam. Na'am.
Sai maganar ta ce yara su ma an ta musu magana sai ya dinga musu fada a gaban sa.
To wannan kuskure ne rashin girmamawa wani mutum ya rinka fada wa matarsa ya fadi rinka yi wa matarsa fada a gaban yayansa. Wani lokacin gashi kuma dai an ce ya sayyidi ne. Kamar dai bai yi aiki da karatun sa ba bai aiki da ilimin sa ba. Ki gaya masa jiya. Ki masa bayani duka waɗannan abubuwan da yake ba daidai bane ba shari'a bane kuskure ne. Ya tare miki mutuncin ki. In ya zo bai daina ba. Darrar da ya tashi yana miki fada gaban kishiyarki ko gaban yaya sai ki tashi ki bar wurin. Kin ai duk ya bai fada a banza ba. Zai bi ki daki sai bi ki daki sai miki. In ya miki fada sai ki ce ka daina mun fada gaban yan uwana ka zo daki kai mun fada. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai sai ya dinga jin sabo a zuciyarsa ya fada ba sai na fada ba yake cewa dan Allah ya zai iya dinga ya taimaka.
Shedan yakan iya shiga zuciyar mutum lokaci bayan lokaci ya sa shi ya rinka babban sabo. Kamar ka je mutum ya je yana zagin Allah.
Shi ma ka yarda.
Ko yana zagin Annabi ko yana zagin shari'a ko yana ƙaryata kiyama ko yana maganin ai babu Allah ko nan. Irin waɗannan shauki burutsun tunani shedan ne yake kawo addu'a da za ka yi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ko rasulan nabiyya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wanda suka taba yin zina kuma suna so su yi aure ya kamata su yi sannan wata shawara za a ba su.
To na farko dai kowa ya san zina haram ne. Dan mata ya kamata ku sani kuma samari ya kamata ku sani da wata mace ta daban ma haram ne ballantana wata kake neman ta da aure. To galiban abin da yake faruwa irin wannan soyayya ce da ake yinta ba akan tsarin Allah ba, ba akan tsarin shari'a ba. Soyayya ce da ake yinta ta maguzanci ta yahudanci. Dan haka dole a samu zinace-zinace. Yarinya saurayinta zai zo wajen zinci ta caɓa kulliya ta fitar da dukkan abubuwan sha'awan jikinta ba. Wallahi dole sai kun gyara wannan abubuwan ba da kyau. Ta yi kulliya ta fidda abubuwan sha'awan jikinta kuma kullum. Rana ɗaya ne ya zo ya ganta gani ne na abin nan ne ya gane ya take wannan ba laifi. Amma kullum duk lokacin da saurayi zai zo sai a kwaɓe a cire hijabi a bayyana masa abin sha'awa. Haram ne wannan na yajuz. Ko da ku je aure ki ne saboda zai jawo fitina. To na ɗaya kenan. Abu na biyu rashin tsoron Allah. Ana neman tsoron auren ba a tsoron Allah. Ya ka mutum yana neman yarinya budurwa matarsa da zai aura ba. Uwar ƴaƴansa da za su yi shekaru wai ya yi ta lalata da ita kafin ya aure ta. Akwai abin kunya wallahi. To za ku tuba ne ke ki tuba shi ma ya tuba. Ku istighfari sannan zaki istibra'i. Istibra'i shine jini daya ki tabbatar babu da a cikin cikinki, ba da a cikin cikinki. To sai ki tuba sai tuba sai ku je ku auren ku. Allah ya gyara. Muna kira ga iyaye su ci gaba da kulawa da ƴaƴansu da suke fita zance da hirar samari. Kun ji sun fara tambaya ana yin lalata ana barna kenan. Allah shirye mana da ƴaƴanmu. Allah shirye mana da al'umman da su rayu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa kawace ce take tare da mijinta kusan shekara 10 amma ba ta samun baya biya mata bukata ta aure sannan an fada masa ya nemi magani yaki shine take neman mafita. Ha take bada misali wata tambaya da aka amsa ita ma wacce aka kusan shekara nawa ba a neman ta har ta je ta yi zina. Shine take cewa ita dai wannan ba ta yi ba amma abin yana damunta kullun cikin ciwon mara take.
Mun sha yin bayani makamantan wannan dole ne hakki ne na mace akan mijinta ya rinka ɗauke mata kewa kuma ya rinka samun alaƙar auratayya tsakaninsu. Dan ma saboda haka aka yi auren aka haramta mata ta nemi wani a waje saboda kai ne mijinta na halal. Wannan dole ne wajibi matuƙar mutum lafiyarsa ƙalau ko ba tare da yana da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba. Abu na biyu duk lokacin da namiji ya zama al'adarsa kenan ɗabi'arsa kenan kaurace wa matarsa diman da'iman to kai sai kada ta ɓata lokaci a yi masa nasiha a sanar da shi cewa wannan abu yana cutarwa ba daidai ba ne idan bai gyara bai ba da uzuri a ji uzurin sa bai da lafiya to ya nemi magani a dan saurara masa san magani ke kuma ki rage sha'awar ki idan ba haka ba kawai taurin kai ne ya ki ya nemi magani ko kuma yana da wata hanyar da yake biyan bukata a waje ko kuma yana da wasu matan baki bake ne yake azabtarwa to babu laifi ki nemi ya sauke miki ki nemi ya sauke miki ki nemi saki kenan ya baki takarda ki je ki zawarci ki saki sabon aure ki samu mijin da zai kula da ki me yasa muka ba da wannan fatawa saboda zaman ki a wannan yanayi kina zaman auren amma zai iya kai ki ga fitina ga halaka ko ki je kina neman kannansa ko kina neman yayyansa ko kuma kina neman maza a waje wanda ya zubilla wanda wannan shine wacciyar mata ta fada a kai yayin da mijinta ya kaurace mata taitai ya biya mata bukatar ta na sunna yake sai ta je ta waye gari tana tana cin shi a waje kuma wannan abun dabi'a ne malam da take faruwa da yawa akwai dalilai da yawa wani lokacin malam mutanen mu ba su da kirki mutum ba shi da lafiya sai ya je ta aure aure bai shi da lafiya bai da karfin da zai iya rike mata biyu ko mata uku inda ce karfi ba karfin aljibu ba karfin lafiyar gangan cikin sa shi maza kutar sa ba shi da wannan sai je tara mata kananan mata masu sha'awa da zai iya biya musu bukata ba to kaga wannan akwai zalunci a ciki idan ba su da tsoron Allah za su tsallaka su je su yi tafasali abu na biyu mutumin da ya tara shekaru da yawa yayi shekaru da yawa kuma ya ji ya auro karamar mace wanda bukatar su ba iri ɗaya bane shi ya tsufa ya fara gajiya ita kuma yanzu take tasowa bukatar ba ta yi iri ɗaya ba haka shi ma akwai cutarwa dan haka shi yasa kullun ake cewa iyaye lokacin da za ku aurar da ƴaƴanku ga wasu to ku rinka lura da shekaru tsakanin su saboda kar a je a aurar da mace da wanda yake mai rauni ne bai iya biya mata bukata ba wasu kunya suke ji ba sa iya fada sai su je suna fasadi suna barna sun ji kunyar su gaya muku matsalar su amma ba za su ji kunyar yin fasadi da barna ba abu na uku shaye-shayen zaki da maiƙo da cin magi ba ka'ida da yawa wannan shi ma yakan raunan namiji zaki yana raunan namiji maiƙo yana raunan namiji cin wannan kayan test magi maguna da ake da shi a cikin abinci ba tare da ka'ida ba shi ma yana illata namiji za ka ga mutum fus a cike za ka gan shi kamar namiji ne cikakke amma bai da lafiya a gida ba zai iya biya matarsa bukata ba to da yawa wannan masifar mata suna fama da ita da mazajensu wallahi wasu ba sa bayani ne sannan su kuma matan malam su ma matan akwai matan da suke kashe mazajensu a tukunya ai a kwano mace ne malam ta zo ana abinci ta zo ta ɗebi mai ta zabga wa mijinta kullum mijinki yana cin abinci da mai yayi yawa din namijin da yake yawan shan mai ko da zai iya biya miki bukatar ki a shinkafa ba ko in an zo zuba masa shayi a sa su gaye zaki da yawa ku rinka rage wa mazajenku zaki ku rinka rage wa mazajenku mai ko ku rinka rage wa mazajenku ainihin magi a cikin abinci yawa hai din nan yana da illa wannan masana lafiya sun shayin bayani dare da rana kuma lalle mace kar ta bari ta kashe mijinta a cikin kwanon abincinsa ba ta sani ba muna fatan idan mijinki ya gyara ku ci gaba da zama idan bai gyara ba kar ku bata lokaci kurin ta je ta nemi saki ya bata takarda in ta ga ba za ta iya jurewa ta hakura akan wannan ba wallahi ta'ala a'lam na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana tare da mijinta tsawon shekara 16 amma ba ta samun kulawa har ta kai ta nemi ya sake ta yaƙi ta ce sabulun wanka da ruwa da sauran abubuwan buƙatar rayuwa da ita take yi ta ce tana sana amma ba wata babba bace ta ce tana shiga damuwa sosai ba ta so ta mutu Allah ya kama ta so shine amma ta nemi ya sake ta yaƙi shine ta ce malam dan Allah wacce shawara malam zai bata
ni shawara da zan baki akan wannan abuwa ne kamar haka
ta ƙara da cewa wai ta ji wani malami ma ya ce wata uku idan ba a yi alaƙa aure ba babu aure ta ce ita sai an yi shekara guda ma kuma ta ce yanzu haka wata bakwai kenan rabin da wani abu ya shiga tsakaninsu
to abinda na faɗa a kan waccan mata na rashin kulawa da mata a shimfiɗa shi ne dai ba zan faɗa yanzu da haka ta ji abinda na faɗa sai ta bi waɗancan hanyoyi da na faɗa haramun ne in ce ya ƙaurace matarsa irin wannan lokaci mai tsawo ba daidai bane kuskure ne sauran abubuwan nan masarufi na shin kudawa ni shawara ta da yake ba mu san ba cewa ko mai hali ne ko bai da hali watakila mijin bai da hali ba zai iya wadatar da ke da omo da sabulu ko da sauran kayan masarufi watakila yana da halin amma yana da nauyin iyali akwai yaya akwai jikoki akwai iyayensa yana taimaka musu akwai kanne shi yake taimakawa to irin wannan wani lokacin mata suna kawo kukan mazajen su ba sa iya kulawa da su ko ba sa musu to amma ana mantawa da wani yanayi wani situation shi ko miji yake ciki ba mana ba ki shawara ki kashi auren ki saboda wannan yanayi sai a duba da albashin sa a duba da kasuwar sa a duba da nauyin da yake kansa ko akwai iyayen sa ko yaya ko akwai sauran mata tunda Allah ya sa kin samu sana'a kina dan jalaftawa to a shi marukun asiri ne ya baki dama kina yin sana'a ki ci gaba da yin sana'a Allah ya miki albarka a cikin sana'ar ki ki ci gaba da daukan nauyin da baya iya yi miki kuma ki ci gaba da neman hakkin ki ba cewa akai dan mace tana sana'a ta kyale mijinta kade ya bata ci kade ba ta sha kade ba ta omo ko sabulu ba a'a in ta tallafa masa bata yi laifi ba idan ta agaza masa cikin sana'ar da take ko albashin da take wannan kyautatawa ne kuma yana nuna kaunar ta gare shi a rike auren shi ya fi alheri da aka shi auren in dai akan wannan wancan larura kuma na kaurace miki da yake yi to kin ji bayanin da nayi idan kin ga ba za ki iya ba ki nemi ya sauke miki idan bai sauke ba ki tafi kotu akwai alƙalai ai insha Allah a tafi kotu idan an ji za a kai shi kotu zai ba ki takardaki Allah ya gyara wani halin mu sai mu cika da imani na
Allah ya saka da alƙairi wannan yake cewa yana da aboki amma ya tabbatar hanyoyin samun kuɗin sa haram ne to shine yake tambaya idan ya bashi kuɗi ko kuma ya siya masa abinci ko wani abin sha ko kaya na sawa shi ma haramin ne a wajen sa sannan yake cewa ko ya tambaye shi kuɗi haka dan waya sai data ko kuɗin siyan wani abu haka da haramin yake ci
akwai waɗanda suke ba da fatawar cewa abin da ya fito daga hannun wani kai ya shigo indai kai ta hanyar da yazo maka kai ta halal ne ba kwace kai ba haram kace ba halal ne wasu na faɗin haka amma fatawar da tafi wara tafi tsantsaye ne tafi taka tsantsan matukar ka tabbatar da hanyar samun kuɗin wannan mutumin haram ne to karkace yanzu wannan ya je ya yi sata gashi kana gani barawo ne ya yi sata ya dauko ya baka bai halatta ka karba ba wannan shine ya fita ka tsantsan ya fi kyau karkace karka karbi kuɗin sa kai nesa da shi fasu dine wallahi a'lam
Allah ya saka da ikirarin take cewa tana zaune a Abuja da yaranta hudu mijinta yana aiki yana da rufin asiri to amma wai mahaifiyarsa da ƴan uwansa ba sa ƙaunarta ba yanda ba su yi bajin ta bar gidan amma ta ki tafiya so in ta faɗa mahaifiyarta sai ta ce ta yi haƙuri to yanzu wai ya samu promotion ta ce dai tana ƙiyamul layli tana karatun Qur'ani yanzu ya samu promotion a wajen aiki to wai duk sanda ya samu kuɗi sai ya koma wajen ƴan uwansa ya dinga kyautata musu sai kuɗin ya ƙare wai sai ya dawo wajenta to yanzu haka ma ya samu promotion a wajen aiki ta ce ya canza mata yana mata abubuwa marasa daɗi har ma wai yanzu ana cewa ya ƙara aure ai gidan ya mata girma shine take so mallam ya bata shawara da kuma addu'o'i ta ce tana bibiyan karatun mallam kuma tana godiya Allah ya saka da alkhairi da
amin mun gode ina bawa mata haƙuri da yawan waɗannan larurori na gaba daga surukai iyayen miji ba sa son ki dan namijin ba sa son ki da yawan mata gaskiya suna fama da wannan larurori wannan kuma ya bayyana ga irin rayuwa da muke yi ta wato karancin ilimin addini da rashin sani ya kamata da kuma shigar da gargajiya da wasu dabi'u marasa kyau abin da nake so na ce da ke wannan matsala ta uwar miji ba ta so na uban miji ba ya so na kannan miji ba baki kadai ba ya ka ko kin kashe aure saboda wannan zaki iya komawa gidan wani wanda zaki aure shi ma dai san ma kal saboda anan abin da ke gani kamar da mahaifi ki take ce miki haƙuri in dai akan wannan ne ke haƙuri da zai dawo mu ba in Allah ya shawarta kuma ni naji dadi da Allah ya sake mai kiyamul layli ne naji dadi da kike ce kina azumin nafila kina addu'a wallahi ina miki rantsuwa wannan abin da zai tabbata ba matukar kina waɗannan abin da ke faɗa kina kiyamul layli kina azumi kina addu'a ki ci kawai ki rubuta wannan abin zai zama tarihi wallahi sai sun dawo suna miki hidima wata rana wannan kiyayyar Allah zai juya miki ita ta dawo soyayya abu na biyu dangane da ainihin wato miji wanda yake karkata zuwa ga danginsa idan ya samu abin duniya, shi ma ake dauka dabi'ar mijin ne haka, halinsa ne haka, watakila kuma matsin lamba yake samu daga wajen dangin nasa da iyayen. Ke dai ke kokari ki kwaci naki hakkin, inda ya baki ci, ya baki sha, ya baki wurin zama, to da dan dama dama ya kula miki da yayanki, da abin da ya samu in ya je kashe musu ayyan uwansa ne danginsa ne, ke dai kin kubuta da cinki da shanki da laruranki. Karki yadda ke cin gaba da faɗan wannan magana su ji labari cewa kina bakin ciki akan taimakon da yake wa uwarsa, ko kina bakin ciki akan taimakon da yake wa danginsa da yan uwansa. Tunda yana baki ci, yana baki sha, akwai wurin zama daidai gwargwado, shi ma dai ina gaya miki ki ci gaba da haƙuri, ba zai fi dawwama ba. Duk irin wannan mummunan hali ba zai dawwama ba. Akwai lokacin da insha Allahu ta'ala albarkacin addu'a da kike yi zai gyara, Allah gyara halinmu, Allah ya ƙara miki haƙuri, ki dan bashi lokaci, kuma mu ma dan zamu ci gaba da miki addu'a. Allah ya ce maka Allahu alam nam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai menene hukuncin mutumin da ya canza sunan mahaifinsa zuwa sunan ƙanin mamarsa ko baba ko baban mamarsa dan yana da hali sosai?
Haramun ne mutum ya sa a rinka kiransa da wani suna ba na ubansa ba. Alkur'ani ya ce ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Manzo Allah sassan ya faɗa, ma'ana Allah ya ce ku kira mutane da sunan iyayensu. Allah ne ya ce ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah, shi sunan azab, lalle a kira mutane da sunan iyayensu, kenan hakkin uba ne akan ɗansa. In za a kira ɗa, a kira shi da sunan ubanshi. Sannan manzo Allah ya ce man du'iya ila ghairi abihi, duk wanda aka kira shi ba da sunan ubansa ba kuma yana sani cewa wannan din ba babansa bane, falyatabawwa maqadahu minan nas, to ya tanadi wurin zaman sa a cikin wutar jahannama. Kenan duk wanda ya canja sunan mahaifinsa, yake a kira shi sunan mahaifi ya sa sunan wani daban kuma ya san wancan ba ubansa bane, wannan hali ne irin na ƴan wuta, kenan aiki ne na haram. Amma ba laifi in kakansa ne, kuma ya sa a rinka kiran sa sunan kakansa. Dan sunana Abdullahi, sunan babana Usman, sunan kakana Umar, to sai in ce Abdullahi ibn Umar, wannan ba laifi. An fahimci wannan?
Ibn da na wajen uwa.
Yawwa, ina fata na fahimta. Kamar yadda manzala ke cewa anan nabiyyu la kalib an ibn Abdul Muttalib, wannan in kaka ne babu laifi, amma wasu ba wannan ba, haram ne wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su hudu ne a wajen mijinsu, bi gidansa daya ita kenan, da can kuma biyin kowace gidanta daban. Sai rashin lafiya ta kama shi, yake jinya a gidansu, su wanda suke su biyin kenan. Ta ukun ta zo ta duba shi ta tafi, amma ita amarya sai aka hana ta zuwa wai saboda gudun fitinarta. Sannan kawai sai ta zo duba shi. Da ta zo sai ya ce ta shiga ɗakinsa, alhalin wai duk wanda ya zo duba shi a falo suke zama.
Shi mara lafiyar ne ce? Ya ce amarya ta shiga
da shi. To shi ne ita kuma wacce take jin ita, ta ce ba daidai ba ne su fito falo. Sai ya ce ai ba za a fito ba. Sai ya ce ai matarsa ce. Sai ya ce idan ta tayar masa da hankali ta zai sake ta.
Ashe lafiyar sa ƙalau mana?
Mara lafiya.
Ake mara lafiya?
Magana yake. Sai dai suka yi ta rigima da shi, har dai bai ta ce ya dake ta
a jinyar.
Ta ce ya zagi ita kuma ya ta zagi yarinyar. Ta ce ta fito, ya ce ba inda za ta. A gaban ƴaƴanta ta ce ya ci mata mutunci. Su kuma suka yi mata duka, suka fasa mata mota da wayarta. To shi ne yake gaba da ita har tsawon sati biyu.
Yake gaba da ita matar.
Shi ne ita kuma take cewa wai ba ta ga laifi a nan ba. Take so mallam yi masa nasiha, wai ba shi da ilimin zama da mata.
Ke ma ya kamata a miki nasiha gaskiya. Ke ma ya kamata a miki nasiha. Abu na farko dai shi ne, akwai kurakurai da aka yi a cikin wannan hukuncin. Mutum ne ba da lafiya, yana da mata uku. An ajiye shi a gidansa da yake da mata guda biyu, ana masa jinya. Waccar ɗaya matar tana da hakki ta zo ta gaishe shi, kuma an hana ta. Ka fahimci wannan? An hana ta saboda fitinar ta, mun san fitinar ta mijinta ne. Akwai wata fitina da za ta hana a sa ta zo ta ga mijinta? Wataƙila kaga shi ma kenan yana da buƙatar amaryar tasa ta zo ta rinka gaishe shi, an hana ta. To kuskuren farko da kuke kenan hajiya. Abu na biyu, duk wanda ya zo duba shi a falo ake zama eh to ai ke a dakin ki yake ma wata ila wannan fa wannan wanda take tambaye yanzu haka a dakin ta yake jinya
maybe the part insa
eh
maybe part insa
to part din sa ai ba a san me yake faruwa ba aka sani ko da daddare wata tana shigowa part din nasa ai ba a sani ba gaibu ne to wannan amaryarsa da tazo dan sun tashi sun shiga cikin daki ba haram su gai ba ai matarsa ce a wata kila ko ne zancen sirri da za su yi ko ba haka bane ba wata kila kuma azabar da kuka masa na hana shi ya ganta bayan tsawon jinya da yayi ya ga cewa tunda sun zo akwai maganganun sirri da za su yi abba zai tsakanin miji da mata ba sai an fasa baki ba da haka ba laifi aka yi ba anan dan tazo sun tashi sun shiga cikin daka ba laifi bane dan kuwa ba wata mace bane matarsa ce ta sunna matarsa ce ta aure kuma a gidansa ne dan haka ba ai kuskure ba ba ai laifi ba akan wannan laifi ne uku da kuka yi shine dukanta da kuka yi kuka fasa mata mota wannan fatawar dai ta zama matsala akan ki ke kanki kin zo kin yi fatawa ke ne za a yi mu nasiha ai miki fada abin da kika yi ba daidai bane sannan kuma shi kansa mijin ya yi kuskure me dalilin da zai zo yana da lafiyar da zai iya tashi ya shiga da matarsa daki yana da lafiyar da har zai zo ya fada da matarsa ya ce zan sake ki to me zai zo a zaunar da shi a wani gida bare rinka koma can ba gurgune shi kakkare wa'i to shi ma wannan din tsarin akwai kuskure gaskiya kuma me yasa zai bari matarsa ce ya bari a hana ta zuwa wajensa dan haka wannan abin da kuka yi gaba ɗaya kuskure kuka yi fata na Allah ya ba ku ikon gyarawa Allah kuma ya sa ku biya wata mota ta da kuka fasa mata. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ya sakar mata nauyin da Allah bai dora mata ba. Duk da dai tace ta san ba shi da ƙarfi amma tace akwai kwanaki da jini ya balle mata aka je asibiti ta haihu yaron ya zo ba rai sai da aka sa mata jini leda uku gashi ba shi da kuɗi. Ita ta ranci kuɗin mutane da suke hannunta suka biya ta biya ta ce gashi yanzu ko bacci ba ta iya yi saboda bashin da yake kanta ta ce shekara uku ma bai yi wa yaranta kayan sallah ba sannan kuɗin makarantar islamiyya da na boko nima yake ya gagare ta ta ce ga haya kuɗin haya ma sai da ta cika 50,000 ta ce ta gaji wallahi za ta kashe auren nan ba shine ta ce dan Allah ya malume ba ta shawara
shine ai ki riga kin ba da amsa ke da kanki fa a farko kika ce bai da hali kin san bai da hali duk wacce ta aure miji talaka ai sai ta hakuri da shi mata ku jiya duk matar da ta aure miji talaka to ta hakuri da abin da zai kawo mata ta hakuri da gidan zama ta hakuri da rashin kudin makaranta ta hakuri da rashin biyan kudin haya akai tunda talaka ne ta yi masa addu'a Allah ya taimake shi ya bata ya bashi hali ya dauke masa nauyi ba na baki shawaran ki ta shawaran nan saboda ai kina da wasu hanyoyin zaki rufa kanki asiri tunda kin yadda bai da shi kuma kika aure shi yanzu in kika kashe auren kina da garantin wancan wanda zaki je ki aura shi ya fi shi wadata idan Allah ya zo ya jarabe ki wani ya aure ki mai mata uku wanda ya fi shi talauci ba ki masa addu'a Allah ya bashi abin da zai yi kuma ki nemi sana'a yasa kullun ina gaya wa mata su yi sana'a duk da cewa fa larura ce yasa nake cewa matan su yi sana'a ba wai ina nufin gida ya dawo hannun mata da kula ba a'a raunin mazan ta kai da yau ba sa iya daukan nauyin mazajensu da haka in mace larurorin 'ya'yanta a dakinta wannan ba ta yi laifi ba gaskiya da haka tunda Allah ya sa kina tare da mijinki talauci yasa za ki guje shi to ke ki nemi wata sana'ar man ku daɗa taimakon juna ku rufa junan ku asiri a taƙaice ya ku iyaye na mata ku sani yawanci fa yanzu rayuwar da ake yi rayuwar cudeni in cude ka ne rayuwar rufa mun asiri in rufa maka ne da haka ki haƙuri Allah ya baki yadda za ki yi Allah kuma ya daɗa buɗa masa ya ci gaba da kulawa da ke sai dai kuma inda gangan ne da keta yake yin yi miki to wannan kina da dama ki zaɓin abin da kika yi ra'ayi wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan ita ma ina ganin da faransanci ta turo tambayar amma dai na fassara ta zuwa
dai ban iya faransanci
ita ma dai kusan irin wancan wai tsawon kusan sun dade da mijinta baya kula da ita kusan dai irin wannan ita take kula da kudin yara da sauran su ciyarwa da magani da sauran su duk dai ita take yi ta sha wahala matuka har gina gida ta yi na kanta da sauran abubuwa dai sai ta bayani to yanzu dai tana so ta kashe auren ita ma to amma ta ji an ce babu kyau kuma iyayenta suna ba ta hakuri kuma suna cewa ta ci gaba da hakuri ita ma shine take neman shawara
to ita kowace fatawa tana tafiya ne da dacewa da irin gurin da ake da yanayi da ake yanzu kaga wannan ka ce da faransanci tai ba mamaki a faransa take
ko a kasashen
ka gane to su kuma dukkan mata waɗanda suke kasashen waje kasashen turai din nan akwai wata dabi'a da suke da ita da su da mazajensu na farko rayuwar tana da bala'in tsada da wahala miji baya iya rike gidansa shi shi kadai gaskiya galibin su to suna bawa matan dama su je su yi aiki kai wasu ma wasu kasashen ma aibu ne ma za a tambaye ka ya mata ka bata aiki saboda bala'in tsadar rayuwa to wasu suna yarjejeniya ne da su da matan su ki je ki aiki ki dan rage wani nauyi mu ma mu rage wani yanzu aikin da yake yi ya aure ta sun kama gida amma albashin sa bai zai isa biya musu kudin haya da ita da shi da yayan su ba da haka dole zai sa ta je ta aiki da kudin makaranta suna ta tara yaya suna haihuwa ba su da kudin da za su iya biya wa yayan su kudin makaranta misali da sauransu to sai kika yadda a wannan sharadin duk da shi namijin shi ya kamata ya miki a ka'ida idan namiji ya auri mace shi ne zai ciyar da ita ya mata komai liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra Allah ya riga ya raba ya ce mai hali ya ciyar an gane ko wanda bai da hali ma dan bayar to amma su a kasashen turai irin yadda yake faruwa za ga matar tana aiki kuma bayananta ya nuna cewa tana zuwa aiki tunda har ta gina gidan kanta kin dauki shekaru ke kike daukar nauyin ayyanki kina ciyar da su kina biyan kudin makaranta kina kaza kina kaza kuma kuna zaman ku bai ce kuma baya son ki ba saboda haka ni ba na baki shawaran ki kashe aure gaskiya yawa tunda hakkin ki ne kika hakuri kika sariyar ada amma yanzu idan yana da hali yana da iko da zai yi wannan abu to a sa shi dole yayi kamar yadda nayi bayani dole ne miji ya dauki nauyin ƴaƴansa ya dauki nauyin matarsa cinta da shanta da gidan hayanta da komanta wannan dole ne idan yana da hali idan yana da iko idan kuma bai da hali ki kuma kina da hali sai kika sariyar da naki hakkin sai kike yi to ku ci gaba da zama a haka ki hakuri yanzu idan kin kashe auren ko a Faransa ko a ina to kina da garantin wanda zai aure ki zai kula miki da yayanki kina da tabbacin wanda zai aure ki zai kula miki da nauyin rayuwarki kin manta da shekarunki yanzu kin manta da gajiyawarki yaya future din yayanki saboda haka ki hakuri kamar yadda iyayenki suka ce ki hakuri ina ba da shawara ai hakuri indai akwai addini akwai ci da sha ai tai musu addu'a Allah hore musu abin da zai kula da ku zai kuma dauki nauyin ku wannan magana tawa ba tana nuna cewa ina goyen bayan abinda yan uwan mu da suke kasashen turai suke yi na rashin daukan nauyin iyalan su ba kar ya zama hujja kada wani shi ai naji malam ma yana faɗa daman mu ɗabi'ar mu al'adar mu haka suke a'a wannan wato situation ne condition ne ke warrantin kuma sai da yarjejeniya in matar ta yarda ta aminta tunda ta sariyar da hakkinta wannan za a yi amma dolen ka shine ka biya kuɗin haya da kuɗin makarantar yara da ciyarwa da komai koda ku tana ɗaukar albashin pan miliyan ne wannan kuma ko a ƙasar turai ko a gida ko a ina ma wallahu ta'ala a'lam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take yake cewa wai menene hukuncin fitar da mata ke yi zuwa wajen aikin gwamnati wai bayan an ce ba a son mace ta dinga cakuduwa da maza da ba muharramanta ba sannan yake magana wai jin kamshin jikinta da muryarta duk ba daidai bane shine yake son karin haske akan haka
to asali mace shine ta zauna a gidanta yawa asali abinda aka sani akan mace shine qarar ina fatan ƴan uwa su fahimta asali abinda aka sani mace ta zauna a gida miji ya ciyar da ita ya shayar da ita ya biya mata kudin larurorin ta har kudin kido da lalle da komai duk miji ya mata wannan shine shari'a shine asali to fitowar mace ta zo ta yi aiki wannan wani abu ne sabo wanda ya zo daga baya malamai amma sun tattauna akai shin ya halatta mace musulma ta je ta yi aiki ko bai halatta ta je ta yi malamai sun halatta mace, da yawan malamai sun halatta mace ta je ta yi aiki, wasu kuma sun haramta da wasu dalilai. Waɗanda suka halatta, ina magana da akan wanda suka ce halal ne, eh halal ne mace ta je ta yi aiki. In nace aiki, aikin mace kenan, aikin gwamnati ko aikin kamfani ko aikin wani abu haka da za ta je ta samu kuɗi. Na farko dai aikin an yakuna al'amalu mubahan, aiki ya zama halal ne a shari'ar musulunci. Duk aikin da yake haram ne, to namiji ma ai bai halatta ya ba ballanta na mace. Sannan kuma sharadi na biyu, an taltazima bil hijabi shar'i, lalle ne mace in za ta je wurin aikin ta lazimci hijabi na shari'a. Duk matar da mijinta ya bata dama ta je ta aikin gwamnati, to dole ne sai ta rinka saka hijabi na shari'a. Abu na uku, miji ya batta ta je ta yi aiki, idan kana fihi al-amnu min al-fitnati, idan akwai aminci daga fitina. Kamar yaya? Yana da garantin ba za a ci mutuncin matarsa ba, yana da tabbacin ba za a neme ta ba, yana da tabbacin ba za ta nemi maza ba, yana da tabbacin duk wani abu na fitina ba za a ji tana hira da maza ba, ba za a ji manajanta ya dauke ta sun fita ba, ba za a ji tana over time suna zaman dare an keɓance ba. Irin waɗannan abubuwa na fitintinu dai da kuɗi za kun san su, ba sai na yi dogon bayani ba. Dole ne idan mutum zai bar matarsa ta yi aiki, sharaɗi kafin ta je ta yi aiki ya zama akwai al'amnu min al-fitnati, ya zama an aminta daga wato fitina. Sannan abu na huɗu shine, kada ya zama aikin da za ta yi ya saryantar da ko ya salwantar da wani wajibinta na aikin gida, ko na miji ko na yaya. An gane? Mana Allah ya tarattaba, kada ya ɗoru akan wannan ala hadal amal ko zalikal amal ihmal, wato te sakaci akan al-wajibati shar'iyya da yake kanta, wajibabbun abubuwa na shari'a da yake kanta, kula da miji, kula da abincin miji, kula da yara da sauransu. In ma ba za ta yi ba, to ya zama to kwatakila ta ɗauki mai aiki tana musu, tana ana yi wa yara abinci, sannan kuma ana kula da miji lokacin da ya neme ta zai same ta. Idan kuma bai same ta ba, ya zamanto akwai amincinsa da yardarsa. Amma ya zamanto mace tana aiki kuma wajibabbun ayyuka na gidanta gaba ɗaya ta watsar ba ta yi, to wannan bai halatta ba. Abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da malamai suke faɗa shine, aikin da mace za ta yi ya zama ya dace da ɗabi'ar mace kuma za ta iya yi. Kada a je a sa ta aikin da mata ba sa yi. An gane? Kada a je a sa ta aikin da mata ba sa yi. Aikin maza ne kuma a je a sa ta je tana yi, wannan ba daidai ba ne, haramun ne. To waɗannan su ne abubuwan da malamai suka ce idan an samu waɗannan sharuɗa sun cika, to ya halatta mutum ya bar matarsa ta je ta yi aiki ko ƴarsa ta je ta yi aikin gwamnati. Kenan, ba rufewa aka yi kirif kirif an ce haramun ne ta je ta yi aikin ba, amma dai a kula da waɗannan ƙa'idoji, a kula da waɗannan dokoki. Su mutane ya kamata kuma su ma ɗin su daɗa kula. Akwai yanayi gaskiya da yake faruwa, wataƙila mai gidan ya yi ritaya, baya da albashi mai kyau, tsufa ya kama shi, rashin lafiya ya kama shi, ba abin da za a ci, matar tana takarda za ta iya za su yi su aiki ta kula da wannan dokokin, ba al'umma ba ta taimako, wataƙila iyayenta ba su da halin za su taimaka mata, wataƙila mijinta ya gudu ya tafi ya batta, mace za ta iya za ta yi ta nemi aiki, miji ya gudu ya tafi ya batta, ta nemi aiki ta kula da dokokin shari'a. Sannan kuma ba mamaki abincin da yake kawowa baya isa, suna cikin kunci da matsi, sai sauƙaƙa mata yake aiki, ba don komai ba, don me? Don saboda a samu sassauci a cikin rayuwa. In dai an kula da wannan sharuɗa, wannan babu laifi, wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ba shi da aiki sai wasa da al'aurarsa da kuma kallon batsa, tace ga rashin sallah asuba, tace kuma baya biya mata buƙatunta amma na waje yana musu, tace yaron su ɗaya da shi, tace ga ƙarya, tace malam dan Allah ya ba ta shawara.
To mijinki ne duka rukunan fasikanci ya hada su, duk rukunan fasikanci ya hada su, kina tare da miji fasiki, shawara ta a yi ci gaba da mai nasiha, ya rinka jin wa'azi, idan baya zuwa makaranta kisa ya rinka zuwa makaranta, idan baya sauraron malamai shi ya riga saudana irin wazuka da bayanai da ake akan laifukan da yake kiran kunna masa yana ji ki ci gaba da kulawa da shi ki kwadayin Allah ya sa shiriyar sa hannunki take ki iya kokarin ki in ya gagare ki ba inda zaki yi a ƙarshe shikenan sai ki nemi saboda miki Allah ubangiji ya sama miki wani bashi ba wallahi alam na
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta tashi a gaban kishiyar mamanta tace kuma mahaifinta ba mazauni bane yakan yi wata uku har biyar ma ko sama da haka bai dawo ba to tace tun tana karama kafin ta balaga tace akwai wani da yake son ta waye amfani da son da yake da take masa har ya lalata ta tace yake ta mata haddinta ya maida ita kamar matarsa har ta balaga duk iyayenta ba su sani ba tace ya zubar mata da ciki cikin wai bai fi wata ɗaya ba a lokacin to dai zai suka aure ma dai har suka rabu to ita kuma yanzu dai tana ta tuba ga Allah abin ya dame ta tana jin zanubin babba ne to shine take so a ba ta shawara kuma a yi jan hankali akan iyaye wajen kula da tarbiyyar yaran
wannan kasantar ta isa kuma muna fatan Allah ya yafe miki ya yafe mana gaba daya kuma mai tsoron Allah ne take wannan abu ta ji tsoron Allah kuma ta yi tunanin abin da take ba daidai ba ne ina miki albishir insha Allah Allah zai yafe miki illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kin tuba kin yi imani kuma kin yi aiki mai kyau insha Allah wannan damuwar da kike ji a ranki imani ne kuma insha Allah Allah zai yafe miki ku ci gaba da zama duk da cewa ta ce ma sun rabu ko to ki daina kuma fada ya isa haka kin yi laifi an samu matsala ya isa haka abu na biyu dangane da iyaye kamar yadda ta faɗa wannan yana nuna cewa wato malam wannan ɗaya daga cikin illas idan mutum ya saki mace wato ya dage sai ya karbe ya karbe yaranta ya ajiye su a hannunsa ko a wurin matarsa akwai matan da ba su da kirki ba lalle ne wato matarka da kake zaune da ita yanzu dan ka saki waccan in ka ɗebo ƴaƴanta ta rike maka su da amana ba yanzu wannan din kaga tana hannun kishiyar uwarta amma wani yana lalata da ita tun tana karama har ta girma mai da ita kamar matarsa saboda ba kula da akwai kula wata ila da ƴar ta ce da bata bari ta yi wannan abu har aka zubar da ciki kuma har aka zo aka yi auren a haka saboda haka wani lokacin idan kuka saki matanku idan ka aminta da tarbiyyar gidan iyayen matarka ka bar ƴaƴanka su kula a kula maka da su idan kuma kana da garantin matarka ta gida kana da ƙarfi a gidanka da zaka kula da ƴaƴanka to zaka iya karɓar ƴaƴanka amma irin a karɓi ƴaƴa a raba su da iyayen su mata aje a kai su gidan kishiyoyi su watsar da su bai da kyau yanzu wata yarinya ta yi mini fatawa take cewa wallahi malam ina ta samun manema aure amma Allah ya zarabe ni ni kam ina hannun kishiyar uwata duk lokacin da wani ya zo nema na ita take aikawa daga gidan ta ce wannan yarinya yar iska ne kar a sake zuwa neman ta yanzu wannan dan Allah akwai mutunci a ciki akwai kima a ciki wata kuma ita kuma ta fatawar da ta yi mini take cewa malam ba ni kaɗai ba ne a gidanmu ni uwata ba ta gidan babana amma mun taso da ƙannena da yayyena ta ce Allah ya mun farin jini duk lokacin da wani ya zo nema na da aure sai kishiyar uwata sai ta ce ubanta ya ce kar a yadda a yi mata magana ga waɗanda za a yi magana ta ce ni kuma ni ake so don haka ta yi ta koran maza duk namijin da ya zo sai ta kora kai daga ƙarshe ce mata ta yi in ga kin yi auren ina gidan nan su binta da dudu ba su yi aure ba kai mai gida kana can kasuwa baka san me ake yi ba ko kana can makaranta baka san me ko kana ta yawon wa'azi baka san me ake ta yi ba gidanka yana ta ci da wuta ana ta rashin imani ana ta rashin kyautawa bai da kyau wannan da haka ku rinka bawa ƴaƴanku hakkokin su kuna kulawa da su shige da ficen su kuna hira da su kuna tattaunawa da su ku rinka sanin me larura su me damuwar su wallahi duk wanda bai kula da gidansa ba za a yi masa barna kuma matan nan da kake gani suna fa da laruri da matsaloli irin nasu wasu fa ba su da kirki wallahi wallahi wata malam zata ta wulakanta maka yayanka in dai ba ita ta haife su ba wata wallahi akai idan ka ma zata yi wata kuma sai baka nan zata yi ta yi wa yara kisa mummuke dan haka dole ne duk wanda yake da matarsa tana rike da yayan da ba nata ba isa ido ya rinka bincike ya rinka lura koda ku unguwa ne aka taba aka bar su ya tabbatar da cin su da shan su da kuma welfare din su da rayuwar su kada a cutar da su fatan mu Allah yayi wannan masifa Allah kuma ya gyara ke kuma Allah ya fi miki kuma Allah ya fi mana na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta yana mugun jin tsoron kishiyarta tace ko kallanta baya iya yi a gabanta tace kwana ne kawai yake kawo shi dakinta tace sai su kwana biyu su tai kwana biyu bata sashi a idanta ba kuma fa yana gidan tace a gida daya suke tace ga duka sannan tace tunda ta samu ciki wata daya da samun cikin ya daina mu'amala aure da ita duk saboda wai tsoron kishiyar tata tace kuma dan uwanta ne in ta fada a gida ba a yarda tace yanzu ba kasan nan suke ba already yanzu a suna Ivory Coast shine take so malam dan Allah ya ba ta shawara
to na farko dai ki yarda cewa Allah ya garbe ki kina cikin larura na biyu kuma duk hanyar da zaki bi ki samarwa kanki yanci da kubuta daga wannan kasanci da tsoratar ki wanda Allah ya halatta miki na uku a cigaba da yi wa mijin nan nasiha nuna masa abin da yake ba daidai bane na hudu inda hali a kira malamai ayi waya ayi tambaya ayi bayani akan laifuffukan da yake aikatawa ba daidai ba ko dan ya gyara na uku na gaba ki daina bari yana dukan ki duk miji duk matar da mijinta yake dukanta to ki duk yanda zaki kare da ke ki kamar ya kai kare yanda za ta kare da ke ta karki laifin da zai da ke ki na daya kenan duk yanda zaki ba sai kin yi laifi da ke ki ba to ki kokari ki daina yin laifin da zai da ke ki na biyu in mai dukan haka ne duk lokacin da yazo zai da ke ki ki gudu ki shiga daki ki rufe ko ki shiga ban daki ki rufe ko ki fita daga gidan karki bari ya sa hannu ya da ke ki wannan zai rage miki radadi da damuwa sannan kuma a cigaba da yi masa addu'a a roƙon masa da Allah kuma ki cigaba da gaya wa iyayenki wannan hali da kike ciki idan abu ya gagara kin yi bai yi ba ki nemi kudin jirginki ki bugo ki taho gida gurin iyayenki ce na zo ne saboda halin da muke ciki ba zan iya jurewa ba ku kira shi kuma sa fada kuma sa nasiha wallahi a'lam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah tana so mallan ya fadakarwa akan maza masu surutu miji mai surutu tace mijinta duk abin da ya hada su da ita sai ya kira iyayen shi da ƴan uwan shi ya fada musu tace ita ba ta taba kai karar sa ba ko sau daya tace ƴan uwan nashi kuma su ta zagin ta
to yanzu injiniya wannan mutumin Allah haka Allah ya yi shi ya zanyi da shi akwai mutanen da dabi'ar su ne ba sa iya zama haka sai sun surutu kuma duk abin da aka musu sai sun je sun fada ka gani akwai mutumin da dabi'ar sa shi kuma al'adar sa ne in ya zauna a guri ita zuba kamar tsuntsu taka 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 asarsaruna mutashaddiquna mutafahiqun kenan wanda wannan sifa ce irin ta muta me wannan sifa to shawara ta ki daina yin abin da zai je ga iyaye tunda in kin masa laifi yana zuwa ya je ga iyayensa to ki daina yin laifi ki daure ki ce na alƙawari ba zan sake maka ma laifin da zaka je ka ga iyayenka ba sannan kuma a cigaba da mai nasiha kuma maza masu wannan ɗabi'u ku sani laifi ne duk namijin da yake daukan sirrin gidansa yana zuwa na ga iyayensa ba lalle ya samu waraka ba kana ƙara gabar iyayenka ne akan matarka kana ƙara gabar danginka ne akan matarka kuma ba lalle su iya magance maka ba to kana ta kai ƙaranta kuma kai baka sake ta ba kana tare da ita me amfani kai baka sallame ta ba kuma kullun kana zuwa gaban iyayenka kana zagin ta wannan ai cika da warwara ne to amma dai ki hakuri wato kullun abin da nake so mata su gane akwai wani abun da dabi'ar mutum ne haka yake wani haka Allah ya yi shi dogo ne ba za ka taba mai da shi gajere ba wani Allah ya yi shi gajere ne ba za ka taba mai da shi dogo ba wani Allah ya yi shi mutum ne mai bala'in korafi ba abun da zai gyara shi in ba wa'azi ba da kuma fadakarwa yau da gobe ki mai addu'a yake da yayanki Allah ya sa gyara halin sallallahu alaihi wasallam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta wai ba ta san shi ko kadan a cikin zuciyarta kace ba ta girmama shi tace bai isa ya ce ta yi abu ta yi ba idan tace idan ya ce ta daina ma ba ta dainawa amma tana ji a zuciyarta gaskiya ta kama tana sabawa Allah sau da wai ta so shine tace kuma yana ba ta abinci sutura idan ba ta da lafiya yana nima mata magani amma wai tace amma baya yabanta in ta yi aiki komai baya yabanta shine laifinsa na farko sannan kawai kuskurenta ya sani so shine take cewa yaran su guda daya gaban da ya fada mata kalma mai dadi wai tun kafin su yi aure to shine take so dan Allah mallam ya ba ta shawara
to wace shawara za a ba ta ta kare dokar aure ba ita take laifin ba yanzu duk wannan abin da take yi sai take sawa Allah ba ta bin sa in yi umarni ba ta bi yaya za a yayyabe ta aikin kashe kanki ki gyara halinki ki gyara dabi'unki ki zama matar kirki ki biyayya da ladabi wa mijinki in yace ki in ya hana ki kano manzon rahama yana cewa khairun nisa'i man idza amartaha ata'ata ko man idza nazarta ilaiha asarrata ko sarrata mafi alheri a cikin mata ita ce wanda in miji ya bata umarni tana bi da ya ganta sai farin ciki to duk lokacin da namiji zai ba wa mace umarni ba za ta bi ba ya za a yebe ta ke kika fara kashe kanki ai kika yi wa kanki illa ba wani abin da za a iya miki sai kin gyara halinki amma ba ina goyen bayan abin da mai gidanki yake ba shi yayi laifi ke ma kin yi laifi 25 masu fada ne guda biyu kin da kaya da ka da ka ki gyara halinki ki gyara dabi'unki dan haka sai shi ma ya gyara halinsa kuma wannan yana da kyau ku samu wani malami da ke kusa da ku ku je muku alƙalanci akan wannan hali da kuke zaune dan kam in ba dade ba in ba gyara ba watakila wata ran auren ku jera Allahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mahaifinsu ya rasu amma ba a raba gado ba amma duk laye idan ta zo wai sai yan uwansu su bada raguna kamar yadda mahaifinsu ya saba yi can da yana raye za a ba wa makwabta da wanda saka ya kamata kuma in gida duk wanda suke da aure za a ba su wanda ba su yi aure ba kuma sai a ce an hada su da iyayensu shine shi take tambaya hakan daidai ne
daidai ne wannan ba haka take tarar iyaki daga kanni suna yi ba mu je
to ki wai a gado asiri to ji ke to Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana zaune tare da matar shi shekarar su 9 suna cikin ta 10 yana cikin damuwa saboda yace baya samun magana mai dadi ba kalamai haba ya hakan ya haba kalamai masu dadi hakan har ya fara tashi yana kula wasu matan waje shine yace dan Allah mallam yayi nasiha ga mata masu hali irin wannan saboda su gyara
kai ma sai ma addu'a ka ci gaba da ƙara hakuri tunda har ka shekara 10 kam ai ka tireno ai shekara 9 zaka shiga 10 turka 10 sun kamila mutumin da ya jure da matarsa shekara 10 tana masa wannan sai kaga wannan namiji ne na gaske kware da gaske mata namijin gaske ne mai juriya ne mana injiniya shekara 10 ana gasa shi haka yayi hakuri Allah ubangiji ya baka ladan hakuri mata kuma kullum muna ta yi musu wa'azi wallahi kullum fada muke ta yi da nasiha dan fatan mu dama a gyara gidajen zama wallahu alam na'am
Allah ya saka da wannan yake cewa yana karatu na sauka haka na alqur'ani shine yake tambaya wai idan ya zo sallolin nafila zai iya dinga karanta inda ya tsaya a cikin sallah
ya halatta
ba ga sallah sai ya
ba laifi ya halatta na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wani ne ya zo neman aurenta to amma sai yake cewa wai ba za a wuce wata uku ba wannan tambayar ba ta
tsallake ta
wata fitu sosai ba wannan take cewa suna samun matsala da mai gidanta har ya kai saki ya shiga tsakani daga baya sai zantaka suka dinga fituwa akan shi din shi'a ne ake masa magana sai ta rantsuwa akan shi baya shi'a da sauransu to shine take tambaya ya za a yi ta gane yana yi ko baya yi sannan me ya kamata ta yi
to na farko dai tunda Allah ya raba ku kin fita daga hannunsa ya sake ki in har ya tabbata shi dan shi'a ne to ai sai a miki murna Allah ya taimake kin fita daga hannun dan bid'a sai ki addu'a Allah ya baki wani mutumin kirki musulmin kwarai da zai aure ki wannan kenan abu na biyu karki aiki da wai ki aiki da tabbas da garanti idan har kina so ki koma gidansa ne inda dabi'ar su ce suna da wata dabi'a ta taqiyya duk inda dan shi'a yake yana taqiyya taqiyya shine mutum yana yin abu sai ce baya yi a boye ƙarya a bayyana gaskiya kamar yadda suke cewa addinin su ne wannan taqiyya da kuma addinin iyayensu wani ne dan shi'a shine mutanen da ba su yarda da mafi rinjayen sabon annabi ba mafi rinjayen sabon manzo Allah ba su yarda da su ba suna la'antar su suna zagin su suna kafirta su dan haka yan bid'a ne kuma bai kamata mace ta je musulma ta je ta aure mai irin wannan aqidar ba to yi nesa da shi idan za ki koma gidansa ne sai kin yi bincike tas kin tabbatar da abokanansa da masallacinsa da malaman da yake daukan karatu da wanda yake jin wa'azin su ki tabbatar in kin gamsu sai ki koma in ko baki gamsu ba kanki koma wallahi ta'ala a'lam na
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana so dan Allah mallan yewa mahaifiyarsa nasiha akan gado an kyaraba masa gado wajen shekara 16 kenan mahaifiyarsa ce take kuma yana tsoron ya kai kotu saboda kar ta yi masa baki shine ke cewa dan Allah mallan yayi mata nasiha ko za ta ji kada ya tafi shi da shi
to na farko dai dabi'ar da wasu iyaye suke da shi idan an yi mutuwa su hana a raba gado wannan ba daidai bane ba shari'a bane san zuciya ne kuma yakan kai ga haram saboda abu ne da Allah ya ce ai Allah da kansa ya raba gado kuma da mutum ya mutu ranar da mutum ya mutu ma ba laifi bane a ranar raba gado idan an gama har hada dukkan lissafin da za a hada da ka babu wani dalili a shari'a da za a zo a tara wannan uban shekaru a kiyaye wa yara haƙƙinsu idan hajiya ba ta so a raba gado ita ta ce na tara ban kar a raba amma a cire wa yara haƙƙinsu dan haka ya kai dan uwa a kai kokari ka sanar da ita mahaifiyarka ko ka sa wasu sanar da ita ko ƴan uwanta ko danginta ta hanya ta girmamawa da mutuntawa kana buƙatar haƙƙinka da ubanka ya mutu ya bar maka idan kai haka ba rashin kunya bane kuma in ta zage ka ba ba zagin da zai same ka kuma ba wani bakin da zai kama ka dan ka nemi haƙƙinka na shari'a kuma Allah ne ya ce ai haƙuri iya haƙuri dai mu ce shekara 9 har zuwa 10 yana ganin dukiyar ubansa da ya mutu ya bar masa an kyaraba wannan ba daidai bane yanzu wata mata ma har ta je ta ƙara aure amma ba za ta bari a raba gadon ƴaƴanta ba wannan ba daidai bane ko a bari babban yaya ya ta cinye kuɗin ko a bari wasu su ta cinye kuɗin wani ya rashin lafiya an kashe mai miliyan kaza wancan an zo za a auren ta a cikin kuɗin gadon an aurar da ita an kashe miliyan kaza an mata kuɗin abin an yi abin alfahari a'a hajiya ita ma ta tafi umra da kuɗin gado kaninta ya zo yana cikin larura ta ɗauka ta bashi kanin hajiya ya zo yana buƙatar taimako musamman ƴan uwa yanzu in sun gane yar uwarsu an yi mutuwa ba a raba gado ba sai ta kawo mata larura suna karbewa wallahi tallahi wannan dabi'a da wasu iyaye suke da shi su rike kudin ƴaƴansu su hana a raba musu gado ba shari'a bane ba addini bane ba daidai bane zalunci ne dan haka ku fitar musu da haƙƙinsu ku bayar kada gado ya ci ku sannan kuma kada ku bari ku mutu gadan da ake so a raba ba ta dalilin ku a zo a raban gado guda biyu hajiya in kin bada an raba kin kubuta shikenan a raba kowa a bashi nasa idan baki bayar ba fa ki sani nauyin wannan gado yana kanki da nauyin ƴaƴanki Allah ya baki ƴaƴa masu ladabi ƴaƴa masu biyayya suna neman albarka a tattare da ke kar ki tare musu haƙi dan haka ku fahimta cewa ba addini bane ba shari'a bane kuskure ne amma a bi iyaye a hankali a lallaba sannu kuma ba laifi bane idan ka bi hanyar da ta dace a shari'a a bakakinka kotu kala kala ne akwai kotun da za a turo mutum sammaci akwai wanda alkali zai kira shi can ba a zauna a hira da shi a tattauna a ce to ai kaza ai kaza dan haka ba laifi bane in ka bi hanyar da ta dace ka nemi gadanka cikin sauki in ta zage ka ta tsine maka ba komai kai mata addu'a hajiya Allah ya ganar da mu gaba daya ba abin da zai same ka insha Allah in dai ka nemi a baka gadanka dan Allah ne ya dauka ya baka Allah ganar da mu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai yana da budurwa amma wai kusan shekara hudu ba su taba ganin juna ba duk yadda zai su haɗu wai tana kaucewa
taki
eh har garin su yaje har unguwar su amma ba su haɗu ba wai sai ta kawo mai uzuri
a ba budurwar sa bace
sai ce yana neman shawara yanzu haka yace yana da sana'a ya samu aiki yana so zai yi aure wai saboda matsalar har ya afka cikin kallon fina-finan batsa amma yanzu yayi nadama ya dina so
na farko dai shawara ta a wuri a gare ta kai baka da wayo kai hakuri in fara loda maka wannan kalmar tukuna baka da wayo baka da wayo baka da wayo shekara hudu kana neman yarinya kai kai ka ganta taki watakila namiji ma kake hira da shi ba wallahi ka san yanzu AI ake cewa ko AI din nan Allah wallahi wallahi ke ta hira da mutum baka sani ba wallahi
nan ma suna ta damfaran mutane
yawwa dan haka lalle wannan rashin wayan naka dan uwana ka tuba ka rabu da ita daga yau da daddaren nan in ka jifa ta wannan ka kansule waya ka rabu da ita ka je ka nemi wata idan baka samu baka zo nan muna da mata da yawa masha Allah ƴan albarka daliban kirki wanda suke neman mazan kirki kullun muna da su anan da lambobin wayoyin su ka zo a zaba maka gangariya ka zo kai auren ka je ka ganta ka ga iyayenta ta ganka ku zumunci ku gaisa sosai haka ake shekara hudu kana neman budurwa ka je ƙauyen su daga su take yadda ka bar ta ganta ha ba wala wannan wani irin abu ne kuma wai ka ce wai ka shiga damuwa wai kana kallon bina bai kana neman wata aljanna ne ma baka sani ba baka da uzuri ko a wajen Allah wallahi ka je ka nemi aure ka ji mu je mallam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake take cewa wani ne yazo neman auren ta yake cewa auren ma ba zai wuce wata uku ba to wai wannan tana suna zaune suna ta yazo zance kenan wai suna magana ta dan dun kufar da kanta haka wai sai ta jaro ko hannunta sai ta nuna masa hakan haramun ne a addini sai ta ai wai ba wani abu ne yin haka amma dai ta yi hakuri sannan ta ce yana gaya mata maganganu na tarayyar aure a tsakanin mace da namiji ta faɗa masa ita ma dai maganganu marasa daɗi akan hakan ta tafi ta barshi to wai shi ne yake ta kiranta sai ta ce dai bari ta nemi mallam shawaran mallam
na farko dai ina ba ku shawara ku iyaye da kuma mata ku daina yadda da wannan auren gaggawan haka kurin mutum wai ya zo daga zuwa neman aure sai ce wai a wata uku za a yi ko a wata biyu ko a wata daya ku daina barin wannan sai kun gama bincike akan mutum tas ba gaggawa duk wacce ku ta yadda ta je ta yi auren gaggawa to ta shirya abin da za ta girma dan da yawa marasa gaskiya suna amfani da wannan dama su yi maza kawai su yi auren sha'awa su biya bukatar su akan yarinya sallame ta su gudu ko kuma yana da mummunan hali ba ku kai ga bincike akan sa ba ku je ku ba shi ƴarku ku daina bari ana auren gaggawa a guje a haka a'a ayi da gaggawa ayi da sauri amma fa ayi bincike sai kun gama binciken ku kun gamsu daka da waje ya halatta to a wata ɗaya ma ayi masa a wata biyu ma ayi masa ɗaya kenan abu na biyu bai halatta ba dan mutum yana neman yarinya da sunan aure haram ne ya taba jikinta haram ne zinaci al'ainu tazni wa zinaha an-nadaru wal yadu tazni wa zinaha al-batsh kallanta anan shari'a ya halatta ya ta halatta masa ya ganta ya kalle ta inda aka halatta ya gani amma ya sa hannu ya taba ta kada wata yarinya budurwa ta aminta ta yadda ko bazawara ta aminta ta yadda saurayin da yake zuwa neman ta da aure ya sa hannu ya taba ta ko kafada ta ko kanta ko namu wallahi bai halatta ba kuma zina ne da haka a tuba a kuma daina yi da haka ra'ayinki tunaninki da kika gaya masa daidai ne shine yake kan kuskure kuma bai kamata ya ce miki ba laifi bane ba kuskure yayi karki kuma bari ya sake taba hannunki ki ce ya hakuri ranar da aka muku aure aka daura auren ku kika zama matarsa ta sunna to sai duk abin da zai yi da ke wanda Allah ya halatta masa amma idan yayi nadama ki ci gaba da bincike akan sa maganar wannan wata uku a dakatar da shi sai kin dada gane halin sa yanzu ai kin ga kafin wata uku kin gane halin sa watakila jahili ne watakila kuma fasiki ne da aka dada auna shi sosai ki dawo ki ci gaba da mu'amala da shi amma sai in ya yadda abin da yayi kuskure ne ba daidai bane idan kudi yana ganin daidai ne to ki rabu da shi wallahi alam
wallahi sarka da alkari wannan take cewa mijinta baya bada kudin zuwa asibiti ko ai awo ko ai scanning kuma tace yana da hali sannan sai ajiye kudi sai ta dauka ta je aka duba ta asibiti aka bata magani to shine abin da take tambaya shine wannan kudin za ta mayar masa ne ko kuma yaya
idan ta samu dama ta mayar masa yayi shikenan Allah ya bata lada ta dauki nauyin kanta da kanta idan kuma bata samu dama ta mayar masa ba ta gaya masa cewa bani da lafiya na dauki kudin ka na je asibiti kuma ya kamata maza su rinka kulawa da matansu su rinka taimakon su su rinka kuma agaza musu wallahi alam na'am
Allah saka da alkai wannan take cewa kafin ta aure mahaifinsu yana biya mata kudin makaranta tun daga primary da har college da na islamiya yana biya amma baya damuwa da su wai abincinsu da sirarsu tace wai kuma malami ne babban mutum a garin ana ganin girman shi sosai kuma wai idan za su tafi makaranta babu kari mai kyau idan sun dawo babu sai dai tuwo da miya kuka wai shine take cewa idan mamansu tana da kudi tana canzawa ta musu abinci mai kyau wai lokacin da zuciya ta tsaya mata ta je ta yi bariki amma dai Allah ya taimake ta ba ta yi ba saboda ta haɗu da kawaye iri-iri ta ce baban su yana ajiye wasu kuɗi a ɗakinsa to wai tana ɗauka kuɗin nan fa na masallaci ne wanda ake haɗa taimako fa yake cewa ya ga fa ana ɗaukan wannan kuɗin duk wanda ya sadaka ne na masallaci take yake cewa duk wanda ya kama ran shi zai baci tace amma dai ita ba a taba kama ta ba
to dama mallam engineer ashe akwai ƴan mata barayi budura barauniya
wallahi to yanzu tace hatta ma ya aure
okay tsohon karatu ne
eh to abin yana damunta shine take neman shawarar mallam ya zata
to na farko dai akwai mutanen da gaskiya su a rayuwarsu abin da suke mai da hankali shine abin da ya zama wajibi necessities ba su samu da hajiyat ba wato abubuwan da ba dole dole ba kayan abin kwalliya da morewa rayuwa da abin kaji dai ta tabbatar ana ba su tuwo da miyar kuka to kaga dai ya nuna bai ba su da yunwa ba to wannan kuma dabi'a ce wanda ya kamata mutum ya rinka faranta wa iyalinsa dan abu na daɗi in dai Allah ya horewa mutum ya yalwata iyalinsa kada a rinka buga misali a gidanka cewa ba a cin daɗi a gidanka kuma kana da wadata kana da rukun asiri wannan ba daidai bane kuskure ne amma in mutum bai da hali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora mutum sai abin da zai iya to takila babanki ba zai iya ba kayan ɗanɗanon da jin daɗin ba zai iya ba ko kuma iyalin sun masa yawa baya iya ɗaukan nauyin ku gaba ɗaya abu na biyu kuɗin da kike ɗauka bai halatta ki ɗauka ba tunda ke ma kin san ba kuɗin shi bane ba da kudin masallaci ne kudin masallaci shi ma ba nasa bane kudin ajiya ne da kake kokari ki nemo waɗannan kudade da kika dauka in zaki iya lissafa dubu uku ne dubu biyar ne dubu ashirin ne dubu ɗari ne a hankali a hankali ki tura masallacin da yake kulawa da shi din ko da bayan ya mutu ki tura a matsayin sadaka shikenan Allah zai yafe miki abin da kika yi dan ba daidai kika yi ba gaskiya kuskure ne kika yi eh wata kila bai da hali ne bai da iko bai kamata a dauki kudin da ba nasa ba ya amfani shi kuma ya ja kunne amma baki ji ba idan kuma baki da hali to sai ki dai ki ta istighfari ki ta tuba ki nemi Allah ya hore miki wallahi wala nan
Allah ya saka da alƙaran take cewa mijinta ne mata kishiya amma tunda ya ƙara aure daina kula ta daga ita har yaranta sai fada kullun har sai yaji ta tafi gida iyayenta suka ce ta koma bayan ta koma ya ci gaba da wulakanta ta tace yanzu wata goma kenan ya daina kwanciya aure da ita tana neman shawara
ka ina Allah
ƙarin auren yana yin ƙarin
so irin wannan na farko dai haram ne abin da mijinki yayi ba daidai yayi ba ki ci gaba da yin hakurin din da hakurin ya kusa yawa an kusa a shekara idan an shekara bai dawo ba to ki sake rubutun wannan takarda zamu baki wata fatawar me yasa nace ki kara hakuri saboda iyayenki sun ce ki yi hakurin at least kam in dai kin yi shekara din mai hankali ya yarda cewa kin yi zaman shekara ba miji in nace ba miji ba miji a shimfiɗa to duk uzurin da za a bashi an gama bashi to daga nan kuma idan bai gyara ba to sai ki shigo da iyayenki su kira shi sai masa nasiha in bai gyara bai sallame ki ko da kanki ki nemi saki ba laifi bane ba idan wannan wulakanci ne kuma rashin mutunci ne rashin adalci ne to amma akwai abin da ya kamata a kula da su lokacin da miji yayi aure ya kaurace matarsa shekara guda ko waɗannan watanni to ya kamata a kula fa a gane akwai wasu matan da in an aure su da sammu da tsafi suke zuwa akwai mata matsafa zawarawa matsafa ƴan mata matsafa idan ana yin auren za su raba mijin da waccan matan to karki gaggawa ta kila mijinki makaru aka masa yanzu kwanan nan wata tazo take min fatawa cewa haka kudin suna zaman zaman lafiya mijinta yace ta hakuri ta hakuri ta hakuri zai bata wani abu ya taimake ta ita wallahi to sai ta yake ji baya so ta tuzarta zai bata gida zai bata mota zai bata kaza kawai dai su rabu me na maka yace wallahi ba komai yace shi ma abu yana damun sa to kaga wannan alama akwai sanmu da sihiri a ciki daka in mace ta ga mijinta ya kaurace mata a haka to ta daina gaggawan cewa za ta rabu da shi ayi bincike na biyu watakila wata bakar magana aka gaya masa yake gana miki azaba amma azaba ta isa shekara guda ta yawa na uku kuma a hanyar da ta dace kar a ce wai ana jin kunya ba za a gaya wa iyaye ba yanzu wata irin wannan abin ya same ta ce wallahi ita fa kunya take da ta ji ciwo mijinta da ji ciwo ubanta mijinta baya saduwa da ita ba za ta iya ba to kun ga wannan kuna cutar da kanku ku je ku yi bayani ku sa a gaya musu kun ba za ku iya gaya musu ba na uku akwai kurakuran da iyaye suke yi yarka ta zo ta kawo maka kuka cewa mijinta ya kaurace mata wata uku wata hudu wata biyu kace tashi ki tafi ki hakuri yanzu nan daidai ne ba daidai bane sai a kira mijin abinda wance ta faɗa gaskiya ne eh baba gaskiya ne to me yasa akai haka wallahi ba ta da tsafta ne wallahi kazanta take sai a kira ta a ce ta rinka tsafta ta gyara wallahi gori ta yi mun ta yi mun rashin mutunci ne nace sai na mata to kai hakuri za a mata faɗa ta gyara kuskure ne abinda iyaye suke yi ƴaƴanku su yo yaji ko ƴaƴanku su zo su kawo muku kuka cewa mazajen su suna musu kaza suna muku wai a kori yarinya a kori mata tafi gida ki je ki hakuri ke baki hakuri ba a bi ka duba wannan kuskure ne ba daidai bane ba ya kamata a yi bincike a tabbatar waye mai laifi a yi masa fada in mijin ne yake laifi a masa fada ko a sa a masa idan kuma ƴar ku ce ku yi mata fada amma kawai a kore yarinya wai mace da ta zo sai a kore ta ai babanta ya zazzage ta ai da mun in kin je gida ma ubanki koro ki ne wannan ba daidai bane ba tarbiya mai kyau bane ko ba addini bane Allah ya gane da mu wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita da abokiyar zaman ta ba gida ɗaya suke ba amma ta ce ko ta mata sallama ba ta amsa kuma mai gidan ta masa magana ya ce shi ba ruwan sa sannan ya ce ko ƴarta idan ta zo waje tana gaida kowa amma ita ba za ta gaishe ta ba ƴar waccan din kenan sannan ta ce mai gidan wai yana gina gida ya ce can za su koma idan ya gama ginawa kin ta ce dan Allah malam ya ja hankalin akan mal ya ja hankalin maza akan su hada kan iyalansu kuma malam ya ba su shawara
To na farko dai ki ci gaba da yi mata sallama, hadisi ya tabbata yadda Imam Ibn Khuzaimah ya ruwaito, duk wanda kai masa sallama bai amsa ba mala'iku suna amsawa. Ki ci gaba da mata sallama, kuma kar ki damu dan ƴaƴanta sun zo ba su gaishe ki ba, ba komai, ke ki tura naki ƴaƴanta da su gaishe ta. Sannan abu na biyu, mijinki in dai har haka yace ba ruwansa, to bai cancanta ya rike ya aure mata biyu ba. Din namijin da matansa suke rikici a tsakaninsu yace ba ruwansa, to bai kamata ya aure mata biyu ba, bai ma cancanta ba. Lusarin namijin, saboda ba zai iya hukunci ba, ba daidai ba ne. Abu na uku, ki ci gaba da haƙuri, kar ki bari wata ta kore ki a gidanki. Na sha gaya wa mata, kar ki bari mugun halin wance ya sa ki fita ki bar gidanki ki bar ‘ya’yanki. Ke ma ki daure, abin da ake yi ta yi ba zai tsoro a jikinki ba, ki banza da su, ki ɗauka ma ba yi da wata mata ita. Tunda gidanku ba ɗaya ba, alhamdulillah an samu sauƙi. Idan gidan naku ya zama ɗaya, dole ya zama ɓangaren kowa daban-daban. Ki zuba ido, ki bawa sarautar Allah ido, ki ga shin mijin nan ya zai iya zaunar da ku a wannan gida kuna wannan yanayi. In Allah ya sa da insha Allah muna miki albishi, za a samu waraka idan ya haɗa ku a gida. Allah ya ganar da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta yana neman mata, har ma baya kwana a gida, tace yana ciyar da ita haram, saboda yana yi wa mutane 419. Tace sau huɗu ana zuwa ana kama shi a cikin wata bakwai. To ta sanarwa da iyayenta, wai sun nuna ba sa son ta rabu da shi, ita kuma ba ta so a ci gaba da ita, a ci gaba da ciyar da ita haram. Shi ne take so mallam ya ba ta shawara.
Idan kin tabbatar da laifukan da yake haka ne gaskiya ne, dan damfara ne, kin dada tabbatar cewa ana neman mata, to ba sai kin ma saurari iyayenki ba, kin gaya musu ba, sai ba kawai ki tafi kotu ya baki takarda. Shikenan, matukar kin tabbatar yana waɗannan abubuwa, to kar ma ki ɓata lokaci, ki zo ki tara ‘ya’ya da mutumin da yake ƙazami irin wannan, ki tafi kotu kawai baki takarda, sai ki je gida da takarda. In sun gama zage-zagen su, ki ce ki sha kukan ki, ce mama ki yi haƙuri. Wallahi alam.
Allah ya saka. Kuma take cewa mahaifiyarta ce wai take karɓar magani a wajen wata mata da take aiki da aljanu. Shi ta ƙirƙirar labari da sauransu, su ce suna taya likitoci operation da sauransu, da duk gashi nan abubuwa da yake ta faɗa. To shi ne take so don Allah mallam ya ja hankalin mamanta, ta yi ta ƙoƙarin ta nusantar da ita, amma ta ƙi ta daina, tana tsoron faɗa shirka.
To na farko wajibi ne idan Allah ya hore mana iyaye muna tare da su, mu ƙoƙari mu ɗora su akan tauhidi, mu sa su rinƙa tauraron wa'azuzzuka na malaman sunna da suke kira akan tauhidi da kaɗaita Allah. Zai iya yiwuwa Allah ya jarabi mutum da uwa wacce take fandararriya, tana bin hanya wacce ke ba daidai ba, a ci gaba da yi mata addu'a, a ci gaba da mata nasiha, insha Allah Allah zai shirya da ita. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairin. Take cewa shekarar su bakwai da aure, amma ta ce ba sa zaman lafiya da mijin, wai ba wai faɗa suke ba ko ba sa magana. Ta ce ba magana, ba hira ko nuna soyayya ko neman shawara. Ta ce wai kamar zaman gidan haya. Ta ce amma Allah bai ba ta haihuwa ba, amma wai bai taɓa buɗe baki ya ce a je asibiti ba a duba lafiyarta. Ta ce ita kuma tana son haihuwa shekarar ta 30. Sannan ta ce yana shan giya da taba, kuma ba mai zaman gida ba ne, idan ya fita sai 12 dare yake dawowa. Ta ce baya soke haƙƙin shi na ma'aurata yadda ya kamata, sai ai wata ɗaya ba abin da ya haɗa su. Ta ce baya cin abincinta, sai dai ya je waje, ta sha kai ƙara gida, amma ba abin da ya sauya, ba abin da ya canza. Ta ce gaskiya ita ta gaji. Shi ne take neman shawarar malam.
Eh, ai irin waɗannan kusan abubuwa ne waɗanda suke suna fili. Allah ya yi, Allah ya yi, Allah ya baki mafita ‘yar uwa, Allah ya baki mafita. Fasiki ne take tare da shi. Fasiki ko mai ahalari ya ce zama da shi a inuwa ɗaya ma bai halarta ba. Wala ya hillu ko wala ya juzu mujalasatu illa li daruratin, sai dai inda larura. Idan da yadda za a iya gyara wannan mutum, ya daina shan giya, ya daina waɗannan neman matan, ya daina dogon hirar nan, ya daina, to a yi masa nasiha, ya daina, ki gyara shi, ku ci gaba da rayuwa. kuma rashin haihuwar ma ni wani lokacin sai in ce ina miki murna ma da biki haihu da wannan ba da biki haihu da dan giya ba eh wala Allah wata kila hakan ya zama alheri gare ki idan kuma abin ya tsawaita ana wannan to babu laifi sai iya neman Allah ya sauke ku rabu da shi dan ki samu wani miji wanda ya fi shi tsoron Allah ya fi shi takawa amma nan zama da shi a irin wannan yanayi bai halatta a ci gaba da zama da shi haka ba Allah shirye da shi shirye da mu gaba ɗaya namu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai wajibi ne mace ta yi wa mijinta girki ko ba dole bane wai yayan su ne aure to ita ma tabbata son girki shine suke ta samun matsala da shi sai ta ce masa wai matar take cewa ai ba dole ne ta yi masa girki ba shine wai musulunci bai ce ta yi ba shine ake tambaya wai haka ne ko dai fadar ta ne
ku wato kullum muna faɗa muna bayani mata ku daina yaudarar kanku kuma ku rinka faɗin kalmomi masu kyau da ya dace wa mazajen ku idan mace za ta rika irin wannan gatsali tana gaya mai gidanta shi ma ba ko sakokin da zai iya tauyewa ba zai mata ba kuma gobe ta rubuta takarda tana cewa kaza wato abin da yake faruwa shine akwai malaman da suke cewa babu dalili da ya wajabta wa mace ta yi wa mijinta hidima dafa abinci sharar gida wanki da abubuwa dai haka akwai masu faɗa musu haka in ka ji mace ta faɗa haka ta ji wani ya faɗa haka to wasu malaman masu adalci sai suke cewa a shi hidimar da mace da za ta yi na dafa masa abinci da kula da gida da sauransu ana lura ne da cewa Allah ya gaya wa ma'aurata shi namiji Allah ya ce shi wa ashiruhunna bil ma'ruf ku mu'ashara da su da hanya sananniya a shari'a tare da kyautatawa dafa wa miji abinci kulawa da gida tsaftacewa gyaran gida hidindimu wannan duk kyautatawa ne kuma alqur'ani ya gaya mana cewa ayyukan gidaje da zamantakewa na gida farabawa ake yi wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja Allah yace mata suna da haƙƙi nauye-nauye akan mazansu kamar yadda su ma maza suna da haƙƙi nauye-nauye akan matansu cuɗeni in cuɗe ka hidima ta gida wani abu ne sananne tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da matan musulmi suna hidima a gidajensu matan annabi kansu suna yin hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa tunda annabi yana zuwa gidansa ya ce a bani abinci wa yake kawo masa ba laifi bane namiji zai dauko mace yar aiki wannan ba laifi bane abu ne mai kyau kyautatawa ne ina fata ana fahimta yanzu asma'u yar uwan nana Aisha yar gidan Abubakar mijinta Zubair bin Al-Awwam ita ba ma magana wai girki ba fa kashin dokin mijinta ita take share tittiken turken mijin dokin mijinta ba wannan kadai ba harawa da dokin mijinta yake ci Asma'u ita take tafiya daji ta je ta saro harawa ta gawo dokin mijinta nana Aisha ana na Fatima yar gidan manzon Allah babu ba wata mace a duniya da take gadara da uba irin nana Fatima kat kenan amma ta je gidan sayyidina Ali ta yi aiki ta yi girki ta dafa abinci ta yi nika har hannunta ya kanta ba dole bane ba aya ba hadisi ta je ta yi to ya akai ta fari hannunta ya fashe abinda bai zama dole ta yi ba kuma Aliyu yaje yace mata ki je gurin babanki ya baki baiwa ha inda dole ne aikin Aliyu ne ai ba zai bari hannunta ya fashe ba wato wani lokacin idan mutum zai faɗi magana a rinka duba bangarori da yawa yanzu a yarayyar mu ta Bauchi ta Fulani ta Hausa malaman ma waɗanda suke rubutu waɗanda suka ce ana lura da yanayi da al'adar mutane da yaya aka taso yanzu matar Bahaushe matar Bafulata ne ta tashi a gida ta zo ta kwana maka a gida ka tafi ka je ka yi ni kana nemo abincin da za a ci da za a sha sai ka kawo abincin ta ce wai ba dole bane ta dafa to shi zai shiga kitchen din ya je dafa? Na'am, tabbas shari'a ta ce ya bata abinci, ya bata wurin zama, ya bata sutura. Tabbas. To wani ai zai ce ya kawo miki abinci, ke kuma yake dafa ba? Ko kullun sai ya je ya shiga kitchen ya dafo ya baki. To idan kuma ba ku yi wannan ba, kuma ai akwai wasu larurori na rayuwa da ke bukata a kula muku da shi. A takaice fa amsar da nake bayarwa fahimta ta ce, da yadda kuma naga wasu malamai suke mu'alajan wannan kabiya, rayuwar aure ba za ta taba yiwuwa na mace ba ta taimaki mijinta ba, ko miji bai taimaki matarsa ba. Ku daina yaudarar kanku, kuna bata wa kanku lokaci. Ba wani namijin da zai yadda yanzu ya zo ya tuka miki tuwo, da zai yiwu ba. Yawwa, ko da limamin garinku ne kuwa, kuma al'ada haka ta tafi gaba daya. Dan haka ku yi wa mazajenku hidima, ku taimaka musu. Kuma duk wanda ya auri mace take masa wannan, shikenan shi ma sai ya ce shi ba zai iya ba, tunda ba za ki min abinci ba, ki tafi gidan iyayenki. Ya rubuta takarda ya sallame ta, ta je ta nemi mijin da zai aure ta, yana tuka mata tuwo. Shikenan, tunda ba dole bane ce ta yi. Ko ba haka bane ba ne? Matan da suke wannan kuma ita ne fa za ta zo ta ce wai bai biya mata umara ba, bai biya mata hajji ba, bai sai mata agogo, bai sai mata bal ba. Kuma ita ne ba za ta rubuta wannan tambaya. Suna so a kyautata musu, amma su kuma suna son su ji an ce kar su kyautata mazajensu. Haka wata ta rubuta wani takarda, wai ina aka ce ka gaida miji in garin Allah ya waye? Wai ina aka ce gaishe? Akwai abubuwan da al'ada sanannu ne, mutunci ne, kima ne, kudin kai. Ba sai an ja aya ko an ja hadisi ba, yau da gobe ma ta sani. Mutunci ne, kima ne, daraja ne, kulawa ne. Amma ba laifi namiji ya kyautata wa matarsa, in miji zai iya ya ta dafo abinci kullum ya kawo miki, ba laifi, bai laifi ba. In zai je hotel kullum, yanzu dan Allah yanzu al'ada yanzu wannan zai yi a ce mutum kullum ya je hotel ya sayo abinci ya kawo matarsa da safe, da rana, da daddare, kullum tana zaune kuma ta iya ga kitchen ga komai, kuma iyayenta sun haɗo ta da kayan kitchen duk a matsayin ba dole ba. Shi yasa kuke kakkashi aurenku da yawa. Allah ya ganar da mu, Allah ya sa mu dace. Wallahi wala. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa mutum ne yana samun salloli amma sallar asuba tana wuce shi. Shine ake tambaya dan Allah menene hukuncin sa? Wani ya ce masa wai idan ba a yi ta akan lokaci ba Allah ba zai karba ba. Har wai da daddare ma kuma wai yana sallolin dare.
To, ai sallar daren sa ba ta da amfani idan baya samun sallar asuba. Malamai ma sun faɗa duk wanda zai rinka tashi qiyamul layli, yamin lailin nan ta hana ya sallar asuba, to kar ma ya yi yamin lailin. Ya sha baccin sa ya more ya fita asuba akan lokaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahabba ma yataqarrabu ilayhi al-abdu ila rabbihi kay mafturida alayhi. Aw kama qala alayhi salatu wasalam. Mafi soyuwar abinda bawa yake kusancin ba Allah da shi shine abinda Allah ya farlanta masa. Da ka sallolin sa da nafilfilin sa da yake yi amma baya samun sallar asuba ya sani rauni ne gare shi kuma kuskure ne. Yayi kokari ya hana kansa bacci ya tashi. Yanzu da kudi aka ajiye masa, makudan kudi aka ce rinka tashi karfe 5 ya karba, ai zai tashi. Rauni ne kawai, da zai kokari ya gyara. Wa malamai tabbas sun ce duk wanda ya bar sallah da gangan lokacin ta ya kure bai ba, ko ya ba za a karba ba, wannan haka ne da gangan. Amma mai uzuri, wanda yake da uzuri ko rashin lafiya ko ne, wannan Allah zai karba insha Allah. Sai dai akwai rauni a ciki, wallahi a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mijinta yana neman matan banza, ta ce ya sha kawo mata maganin wai karfin maza, sai ce ta dafa mishi. Haka za ta dafa wai sai ya tafi da shi ya fita kasuwa. Ta ce sai wata bai zo shimfidarta ba. Ta ce tana shiga damuwa, saboda yana zuban mata da mutunci. Yanzu kuma wai yayarsa ta fito da maganar wai ya ƙara aure. Shine ta ce dan Allah malam ya bata shawara.
Shawarar ita ce ta daina dafa masa maganin karfin mazan. Idan ya kawo ta ce ba zan dafa ba. Kuran. Saboda ba a waje na kake amfani da shi ba. Kina taimakonsa ne wajen aikata fasikanci, ba su ƙi ne gidanki. Wannan kenan. Sannan kuma kar ki yadda ki bari wannan ɗabi'ar ta ci gaba da gudana a haka. Duk yanda za a yi a hana shi wannan halin, a hana shi ta hanyar kai ƙaransa wajen iyaye, ta hanyar yi masa nasiha, ta hanyar yi masa addu'a, a yi ƙoƙari a yi. Shi ne shawarata. Kar ki kuskura ki bari haka ta ci gaba da gudana. In ba haka ba kuma ki nemo wa kanki mafita, mafi sauki wallahi halal
plus haka kuma take cewa wai da gaske ne idan mace ba ta yi wa mijinta addu'a Allah baya karbata ta wai dole sai mace sai ta yi wa mijinta addu'a kafin Allah ya karbata ta
ba haka bane ba haka bane ina
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa
yana da kyau dai mace ta rinka yi mijinta addu'a tunda yana taimakon ta na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai tana da abokiyar zama mijinta yana amfani da ita ranar girkin ta kenan ita mai tambayar kenan sai ta yi masa magana sai ya ce ba haramin yake aikatawa ba shine ta ce bari je ta tambaya ta rasa ya za ta
bai kamata namiji ya rinka fita daga ɗakin matar da take da girki ya ƙaurace mata ya je ɗakin matar da ba ta da girki yana alaƙar aure da ita wannan bai kamata ba daidai ba ne kuskure ne kuma ki ci gaba da neman haƙƙinki kuma a gaya masa abin da ba daidai ba ne amma in buƙata ce jifa jifa ta sa wata ran wani dalili ya sa ko baki da lafiya ko kina al'ada ko kin bata masa rai ya je biya buƙata dan kai ya je ya fada cikin fitina wannan ba laifi ba ne shi ma malamai suka ce in ya samu dama ya rama miki wata rana ke ma ya zo ya miki amma wannan ɗabi'ar ba hali ne mai kyau ba kuma zalunci ne wannan wallahi wallahi
Allah ya saka da alƙawarin yake cewa baban shi ne zai hada ta da wata yarinya amma hankalinsa bai kwanta da ita ba ya nuna ɓacin ran shi haidai baban ya yi masa faɗa ya ce ya ƙi jin maganarsa ya ce ya cutar da shi har yana cewa ma zai cire shi a shagonsa ya je can ya nemi kuɗinsa duk inda yake so ko ai iska ce ma wai ya nema ya aura
uban yake faɗa
yanzu haka ya ce yaron yake cewa abokansa suna masa kallon baya jin magana kuma mai taurin kai ne a matsayin baya biyayya kuma baban nasa ma har abokansa yake gayawa abokansa ma suna ce masa ba zai ga daidai ba shine yake cewa
to yanda abun yake a shari'a a mutum shi yake nema wa kansa matar da zai aura gaskiya amma babu laifi iyaye za su iya ba shi shawara akan matar da zai aura ba laifi iyaye suna iya ba da shawara suna iya zaɓa wa 'ya'yansu matan da za su aura amma ba dole ba sai dai in yaron wawa ne safi wanda baya iya warewa daidai da ba daidai ba ko yarinya haka wawu ya ce to wannan za a iya mata auren dole saboda ba ta da wayo ba dan an cutar da ita bane doluwa akwai dolayen yara a zaɓa musu miji na ƙwarai to amma uba ya zo ya kasa ya tsare ya mamaye ya kawo maka yarinya ya ce maka dole wance za ka aura gaskiya ya shiga gonar da ba tasa ba a shari'a iyaye ya kamata ku sani shari'a ba ta dora muku dole sai kun wajabta wa 'ya'yanku sun auri 'ya'yan da ku kuke so ba amma a ba su shawara haka idan har wani yaro ubansa ya zaɓa masa wata mata ya aura shi kuma yaron ya ga ba ta yi masa ba yana da dalilansa a shari'ance kuma dama Qur'ani ya baka dama ka zaɓi abinda hankalinka ya kwanta kake so sai kuma yaron ya zama bai yi wa ubansa biyayya anan ba bai saba Allah ba gaskiya saboda Qur'ani ya bashi dama ya zaɓa da kansa fanki goma tsabala kun minan nisa'i masna wa talata wa ruba ku aura abin da ya muku daɗi hankalin ku ya kwanta ku samu nutsuwa da shi na mata kuma mutum shi yake zuwa ya zaɓar wa kansa mata iganta ya sha'awarta babanka zai iya gano maka doguwa ta kai kuma gajeriya kake so babanka ya gano maka fara kai kuma baga kake so babanka zai iya gano maka yar kanwarsa kai kuma yar abokinsa kake so dan haka gaskiya ana samun kurakurai abinda iyaye suke irin wannan ba daidai bane kuskure ne amma ba a hana ku ku nemi shawara ku ba wa 'ya'yanku shawara ba yaro lokacin da yace gaskiya baba ba ta yi min ba to a kyale shi kaga irin wannan fatuwar jiya din nan wani ya zo hannun ya same ni a office yace yana cikin bala'i da tashin hankali ubansa ya lazumta masa sai ya aure wata yarinya kuma yarinyar ta ce ba ta son sa
to kaji
kuma shi uban shi kuma yace to ni kuma na ce aure ta yace wallahi malam in takeice maka zance wallahi tallahi uban nan shi yake bada ma kudin zance haka kuri ke ta tura yarinyar nan kudi a maimakon on behalf of me wallahi tallahi yace wani lokacin sai uban ya dauki lambar waya sai ta scrolling ya ga akwai lambar yarinya in babu ya dauka ya sa masa saboda tsabar yana so sai ya aure yarin shi kuma baya san yarin ne to kaga wannan takalluf iyaye ku daina shiga cikin irin waɗannan abubuwa wanda gaskiya ba shari'a bane ya ma saba ma al'ada wani ga wani jika aura in ta maka a babu wallahi to Allah sa albarka je ka nemi wata shikenan wance ga wani ki aura wallahi babu ni dai bai mun ba to ba komai je ki nemi wani na kirki shikenan
shin mutunci
ba dai dai bane kuskure ne saboda haka ka je ka nemi yayyansa ka je ka nemi kannansa ka je ka nemi yan uwansa in ka ga ba za ka iya aurenta ba ka je ka ce su gaya masa a baka dama ka auri matar da kake so kuda ka dage ya dage saboda idan ma ka je ka aure ta baka san ta ba lalle kai mata adalci ba ko kuma ka je ka shiga wuta ma saboda ita Allah ganar da mu wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin mijin da yake hana matarsa zuwa makarantar islamiya kuma baya koyar da ita kuma tace ba da wani dalili mai karfi ba shine take tambaya mallam tace mallam mutum zai iya tafiya koda bai barta ba wai idan tayi magana sai ya ce wai ina wanda tayi a gida fa
to asali dai shine kamar yadda namiji zai ciyar da mace kamar yadda zai bata wurin zama to kuma ya ilmantar da ita ina ganin ko an zo daura aure ma ana fada ai ko a gargajiya ba da ci da ciyarwa da ilmantarwa da shayarwa da sutura an yi alƙawari an yadda waliyanta za ce eh na'am mun yadda dan haka duk miji idan ya auri mace ilmantar da ita idan ba zai iya ilmantar da ita ba muna magana ilimin addini idan ba zai iya ilmantar da ita ba ya je mu kai ta makaranta amsar ita ce bai halatta mace ta zauna a gidan mijinta cikin bakin jahilci bai koyar da ita ba kuma bai kai ta makaranta ba haka in ta samu wani wuri da za ta je ta nemi ilimi da za ta kore wa kanta jahilcin da za ta iya sallah ta san jinin al'ada ta san jinin biki ta san larurar rayuwa da sunna da farilla to ta je ta nemi karatunta idan ta zo ta gaya masa cewa ta je makaranta ta yi karatu Allah ya ba shi hakuri na'am ko da an je ba a gaya masa ba a sanar da shi idan babu fitina idan kuma akwai fitina to ta nemo wata ta rinka koyar da ita sai ya rinka biya in ma shi bai zai biya ba to a nema cikin aljihun sai a rinka biyan ta na'am muje
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta samu sabani da mijinta akan wai yana fifita farin cikin budurwarsa akan ta yana ba ta lokaci ita ba ta samun wannan lokaci idan ya shigo gida sai dai ya shigo yana waya dan tayi masa magana sai fada har da zagi sannan ya fada mata
ya tambayoyin nan naka gaba ɗaya duk karan maza kusan kawo ne
nan
wato ala ko wa shala a cikin gida ne wala Allah ya sauke
wai har yake ce mata wai abinda yake cikin cikin ta haihuwa tana da ciki wai baya buƙatar ta kuma yace wai ba zai zo ma da rai ba shine tace dan Allah mallam tana buƙatar shawaran mallam
na farko ki rage kishi ke kuma dan ke din ma wataƙila kina da zazzafin kishi ba a sani ba kina nunnuna masa kishi ne wataƙila yake ke kuma yake miki sakayya da irin kishin da kike yi ki rage kishin wato idan mace ta ga mijinta yana neman aure ko yana neman wata ta watsa kashinta ta nuna kaman ba ta san yana neman aure ba shine maganin mazan zamu ki banza da shi in ya kawo miki labarin da kike a bana da bukata Allah ya sa maka albarka a cikin mu iyalanka wadancan kuma alheri ne Allah ya baka kar ki bari wata ta kore ki yanzu abun tsoron shine idan ta yi zuciya waccar wadda bata shigo gidan ba za ta kashe mata aure ta kore ta so ake a ziga ki fita ki bar ƴaƴanki wata ta zo ta zauna a kujeranki ni yanda na fahimci wannan scenario abun kenan ki dan ƙara hakuri kadan ki rabu da bakakken maganganun da yake faɗa in ya faɗa ki ce alheri insha Allah duk abin da zai faɗa ki ce mai gida alheri insha Allah tunda bai kore ki ba ki ci gaba da zama tunda bai sallame ki ba ki ci gaba da zama saboda kada ki bari wata ce za ta sallame ki a zo a kawo wata a ɗakin ki tayi ta azaba wa ƴaƴanki wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana wani aiki amma ya san kudin da yake biyan shi albashi da su wai na haram ne. Shine ke tambaya ya kamata ya ci gaba da yi masa aikin.
Mun ba da amsa akan wannan dazu.
Shine ke.
Dan haka tunda ya riga ya san hakikanin hanyar samun sa haram ne, to ne san ce shi tunda ake shi ba alheri na.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta yana neman mata wai ko kudi ta tambaye shi sai ya ce bai da su. Kuma ta ga a chatting dinsa wai mata biyu ma yake hadawa a lokaci daya, sannan ta masa maganar hakkinsa, hakkinta na jima'i, wai sai ya ce wai shi jamuya ne, wai bai dame shi ba.
Me jamuya?
Haka dai yake faɗa, shi irin shi ba dama ne ba, bai ma damu da ita.
Kuma amma yake neman matan banza,
har biyu yake hadawa.
Subhanallah. Challenge.
To shi ne mata bi ake kawo masu hotel yara, ƙananan yara ma sai ce.
Astaghfirullah.
To shi ne ta ce don Allah malam ya za ta yi ni, tana cikin wani hali.
To Allah ya yi miki, za mu miki addu'a, Allah ya yi miki, Allah ya baki mafita. Na farko ki haɗa shi da iyayensa, sannan ki gaya wa naki iyayen, kuma ki tsara da addu'a Allah ya miki zaɓin alkhairi. In zama da shi ne alkhairi, Allah ya tabbatar, in ba alkhairi ba ne Allah ya watsa zaman ya baki wani ba shi ba. Allah ya sauke. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah a sa ta a addu'a shekara ta 11 amma Allah bai ba ta haihuwa ba. Namiji ne. Yanzu ya ce matar tashi ma ta ce ba ta son auren, ta gaji. Auren ya fita a ranta saboda rashin haihuwa, shine yake so ma dan Allah ya tashi da addu'a.
Ubangiji tabaraka wataala muke roƙo ya baka haihuwa. Kuma ina ba da shawara ka je asibiti a duba ka. Asibitin Bature na gargajiya duka ka je ka nemi magani insha Allah. Allah ya baka haihuwa. Kuma matar ta ci gaba da haƙuri dai har zuwa wani lokaci insha Allah. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa aminan juna ne su. To ɗaya mahaifiyarsa ta rasu, ɗaya kuma mahaifinsa ya rasu. Shi ne wai ya ba da shawara ya ce a haɗa iyayen aure wanda suka rabu kenan. To amma ɗayan ya ce wai yana kishin mahaifinsu da ya rasu, kada mahaifiyarsa ta yi wani auren, gara ta zauna haka ba aure. Duk da dai sun manyanta, shi ne ake so malam ya ba da shawara mai addini ya ce.
Abinda addini ya ce idan mace ta mijinta ya mutu ko mutum matarsa ta mutu yana da buƙatar aure ya aure. Kar ku yadda ku shiga sha'anin iyayenku, sha'awarka daban na mahaifiyarka daban. Harkar aure da ƙara aure buƙata ce ta zuci. Idan mahajiya tana buƙatar ta ƙara aure, a bar ta ta ƙara aurenta. Kuma ta zauna da auren shi ya fi muku mutunci, shi ya fi muku kima. Da haka ku bar ta ta yi aurenta, a ci gaba da zumunci, gaskiya shi ya fi alkhairi. Idan kuma ba ta da buƙata, wasu matan ba su da buƙata, daman ba lafiya ba ne cikakku. Wasu kuma da zarar mijinci ya mutu, to sun fa cire alaƙa san namiji gaba ki ɗaya a rayuwarsu, shi kenan a bar su ci gaba da zamansu. Haza wassalam. Da haka a bar wa matan ra'ayinsu su zaɓi mai suke so. Dan an kawo mana cases, wata mata da kanta ta zo ta ce ita ma tana so za ta ƙara aure gaskiya, amma ya'yanta sun haɗa kai sun kori, sun ce wai ba za ta ƙara aure ba. Ta ce malam akwai dalilin da ya hana ne. Na ce wala babu hajiya. Ta ce ya za su hana ni aure, tunda baban su ya rasu, ni kuma ni malam ba zan iya zama in mutu ba miji ba gaskiya. Ta ce hajiya ki je ki auren ki. Ba wani dalilin da ya hana ta kawai, in za ta yi ta yi ra'ayi. Idan kuma hajiya ta ce ba za ta yi ba, a barta. Kar a tilasta mata, ku ci gaba da kulawa da ita, wallahu a'lam. Na'am.
Su dama yanzu wai ba iyayen ne suke so ba, su aminan junan abokan ne suke shawara.
A nemi shawaran matan, shi ne dai magana.
Iyayen.
A nemi shawaran iyayen. Hajiya ana so ga abin da ake tunani ya yi ko a'a ba na bukata, a'a ni kar ku sake min wannan magana. Ni wannan ba shi ne a gabana ba, ni ba na so, shi kenan ku rabu da ita. To zan yi shawara, zan duba na gani, zan tuntuɓi 'yan uwana. To shi kenan sai a ba ta dama, wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai shekarar ta 10 da aure tana da yara 3. Sai wani mutum ya dinga bibiyar ta, yace yana son ta da auren nata. Tace yace idan ta amince zai aure ta, sai tace masa ai tana da aure, sai yace ai gaskiya shi baya mata kallon mata aure. Yace ai zaman zana ma suke ita da mijin nata. sai abin ya daure mata kai sai ta tambaye shi me yasa sai ya ce ai mijin naki dama ba musulmi bane kuma ba kristan bane wai dai bai da addini irin dai ko bai da addini dai haka shine tace to gaskiya ita bata sani ba shine tace bari ta tambaye mallam
to na farko dai kin yi kuskure ban san a wace kasa kike rayuwa ba kije ki auri mutumin da bai da addini kije ba ki sani ba
a Najeriya
ban sani ba a wace kasa ki
Adamawa take ma
a Adamawa ya zaki auri wanda baya sallah ba kirista ba ba musulmi kuma ke musulma kuma kije ba ki sani ba
ya uku shekara goma
ba ai ba daidai bane waye daura miki auren ya akai akai auren in za ku yi tambaya ma ku rinka yin tambaya hankali da zai dauka gaskiya kina Najeriya kina arewa kije ki auri mutumin da baya sallah dai da addini kuma har kun shekaru wajen goma kuna da yaya uku kuma kice wai baki sani ba kin je kin aure kafiri babu aure tsakanin musulmi da kafiri tabbas babu aure haram kika aikata haram kika aikata laifi kika aikata amma dole mu miki uzuri tunda kin ce baki sani ba da haka wadannan yaya ne na shubha to amma shi kuma wannan ba dalili bane ne ba auren ki kina da aure tunda ai auren kin yi shi akan kuskure ke a wajen ki aure ne bai halatta bai ne miki dole sai wannan ya rabu da ke ko kun rabu da shi ko alƙali ya raba ku sai kuma ki je ki saki sabon aure ki daina sauraron sa ki daina magana da shi kin yi laifi kin ƙara laifi kan laifi kin aure kafiri sannan kuma bayan nan kuma kin zo kina magana da wani kuma da auren wani akan ki idan ke musulma ce ba auren tsakanin to shi kuma ai shi ai yana jin da auren sa akan ki fitina ce wannan ba daidai bane kuskure ne kuma ki maza maza ki rabu da shi ki maza maza ki rabu da shi dan ko kafiri kike zaune da shi sai ki bari ki mutu a wannan yanayi wallahi ala nam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana da bujirwa sun yi gwajin genotype amma jininsu duka AS ne sai aka tura wa yarinyar bidiyo na wani malami wanda yake cewa wai inda aka yadda da wannan abin tauhidin mutane zai tabbu wai komai a hannun Allah yake sai iyayenta da yarinyar dai suna so a yi amma shi gaskiya hankalin shi bai kwanta ba yace ba zama yake a gida ba kuma ba wani albashi yake da shi ba har da zai iya kula da wannan matsalan aka haifi yara masu sikila to shine ke so malamin ya bashi shawara
ba laifi bane a shari'a dan za a yi aure an yi gwajin genotype ba laifi bane saboda yana daga cikin abinda malamai suke faɗa miji ya zama lafiyar sa kalau mata ma ta zama lafiyar ta kalau kuma wannan ilimi ne ya kawo shi ba laifi bane dan an yi ba ai kuskure ba da haka a je a yi a gwada idan mai larura ne mijin kina da larura ku haƙura da yin auren dan kar ku jefa kanku cikin wahala da ciwuka da larurori sannan kuma ba dole ne idan za a yi aure sai an yi genotype ba idan aka je aka yi ta aurace yan babu genotype iya mu da kakanni ma ba genotype suka yi auren amma tun da zamani ya kawo shi in wani ya ce sai an yi ba laifi ba ne kuma ba haram ba ne wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsu kuma yana iya kokarinsa wajen yi musu adalci kuma tace ita kanta ba ta son ta samu sabani da matarsa sai take kokarin kawar da kanta akan duk wani abu da zai bata masa to amma kuma sai take cewa ita wacce abokiyar zamanta ta tare ina ta tana munana mata zato to shine take cewa za ta yi masa bayani ne ta faɗa masa shine take neman shawara a wajen malam
duk abin da yake zai iya kawo fitina a tsakani da zamantakewa zai tada balli zai tada fitina kar a yi shi dai a duba wata hanyar da ta kamata ta dace a yi da za a yi a samu zaman lafiya idan kuma ba zai kawo fitina ba to a sanar a yi bayanin da ya kyau ba ne wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan yake China cikin jarabawa shekarar sa 32 yana da kanne mata kusan guda 9 yanzu haka to Allah ya azurta shi da aiki yace amma hidimar gidansu kusan duka shi yake yi saboda mahaifinsa ya yi ritaya to yace kuma an sa masa biki yanzu bai wuce wata shida ba yace an yi wa mahaifiyarsa aiki yace mahaifinsa ma kuma bai da lafiya to shine yake ji fa wallahi kamar ya hakura da auren nan saboda kulawa da iyayensa amma dai ya san komai na Allah ne shine yake neman shawaran Allah
kada ya jefa kansa cikin kunci kada ka jefa kanka cikin matsayi kada ka jefa kanka cikin wahala duk da cewa aure addini ne shari'a ne sai ka auna ka gani in zaka iya da wannan abubuwan tunda kulawa da iyayenka abu ne mai muhimmanci ya shiga fado cikin larura to wanda ka tsaya ka dade saita abun sosai in kaga da yaji juna ni ka han hatta ya gune mu Allah min fadli wallahi sun ali na'am
la saka wannan yake ce wannan take cewa mijinta kusan tsawon wata shida kenan baya kula da ita wajen kunciya aure ko hira baya yi idan an mishi magana sai ya ce wai shi neman kuɗi yake wai idan damuwar ta namiji ne ya sauke mata ita da abokiyar zamanta duk haka ya gaya musu shine suka rasa yadda za su suka ce idan Allah malam ya ba su shawara
a kware ku ai ya riga ya ba da amsa bai da lafiya ko bai da sha'awa ko kuma kuna da lafiya kuna da sha'awa zaka wacce ta ga ba za ta iya zama a haka ba kuma an taba zaman aure a haka namiji ba zai kusance ki ba kwata kwata ki nemi ya sauke miki kawai shi ya fi miki alheri tunda ba za ki iya ba ai ya riga ya muku bayani da zai iya ba bai da lafiya ya mutu ne a tsaye dan haka kawai sai a neman miki hanya ki je ki auren ki ya fi miki cikin sauki wallahi alam
wannan take cewa wai wanda aka bawa amanar kula da takardar gida yana da ikon sayar da gida ne wai wannan ya dage dole sai an sayar da gida ko wai dole kowa ya yarda sannan ta ce kamar kakansu ne dai take faɗa amma ba wai ba su da kakansu ne amma ba wai wanda ya haifi babansu ba irin dai can na nesa shine ya dage sai an siyar shine ya dage sai an siyar da gida shine take tambaya yana da haƙƙi ne
bai da haƙƙi bai halatta ba duk abinda ba naka ba daga baka kulawa kawai ka je ka sayar bai da haƙƙi kar ku bashi ya sayar ko bai da dalili a shari'a ya sayar kuma akan wannan ra'ayin ku yake shi sosai ku ne makin ku wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambayar yake cewa wani bawan Allah ne wai ya dau alƙawari yace idan wata kwangila yake nema ana zauna ka sai yake cewa ai duk sanda na samu kwangilan nan indai aka turo mu kuɗin duk wanda muke tare da su zan ba kuwa 100,000 yace indai muna tare da mutane duk wanda muke tare da su aka turo wannan kwangilar zan ba kuwa 100,000 to fa ikon Allah ana masallacin juma'a kawai sai aka turo wannan kuɗin to shine yake tambaya yanzu ya zai yi
shi kama rabo ai ya riga ya alƙawari
ya zai rabi kuɗin kwangilar dai
eh tunda bai da hankali sai da hankali kaga sai a bashi wata wadda su zaci da hankalin sa sai ya zai ba su alayi hal duk wanda ya irin wannan da'awa ta bakance sai a duba abin ya kai yayi ko bai kai ba idan akwai rashin hankali a ciki sai a gyara masa ya zaɓi wani kuɗin ya sadaka da shi wataƙila kuɗin da ya ce ɗin bai kai abin da zai raba mutanen ba ko ba ka bane ba kuma daga jin wannan magana ai wauta ne ma ba hankali a ciki ba tunani a ciki ya nemi wani adadi kawai ya sadaka ya nemi afuwar Allah akan kuskuren da ya yi wallahi alam
Allah ya saka da kai tambaya ta ƙarshe yake cewa matar shi ne wai da mahaifiyarsa suke bin malamai yace da zargi yake amma yanzu komai ya bayyana har yake cewa baya tsoron asirin su wai dan yana yin azkar yace amma ƴaƴan shi yake ji saboda za ta koya musu shirka kuma baya so Allah ya tambaye shi ranar kiyama cewa ya san ya sani kuma ya ci gaba da zama da ita yana so ya kubutar da ƴaƴan shi shine yake neman shawaran malamai
shawara shine ya hana ta amma dole sai ta bi iyayenta akan shirka ba ba dole sai ta bi iyayenta akan sabon Allah ba ya hana ta ya ce mata baya so bi yadda ba kuma ya saba shari'a ya kawo mata ayoyi da hadisi ko ya sa a kawo mata ayoyi da hadisi kuma ya gaya mata ma ta yi kokari ta kubutar da iyayenta kar su bari su mutu akan wannan mummunar dabi'a ta bin bokaye da safe-safe. Kuma ba laifi ba idan ya rabu da ita akan wannan halin in ba ta gyara ba. Ya sallame ta ya rabu da ita tunda ba za ta gyara ba ya kubutar da iyayensa da aqidarsu. Shikenan. Wallahu a'lam.
To Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraro duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri. Sai da Allah ya kai mu sati mai zuwa muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba akwai Ahmad Muhammad Ibrahim da kuma Musa Abubakar Kumo sannan muna godiya ga editor mai editing wannan tambayoyi Mal Abdullahi Rabi'u Mustafa da kuma Malama Hafsat Yahya Abdullahi wadda take haɗu tambayoyi na group sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu dora akan shiri na 69 wanda suka turo da tambayoyinsu sai su danyi hakuri saboda wannan tambayoyin ma already sun dade a ƙasa wallahi rike mana da addu'a kun da suka turo da addu'a
rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin wa najjina min rahmatika ya arhamar rahimin اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين الله كيافي منا الله كسام تشكا ديننا الله كجيكم ايامنا الله كجيكم مغباتنا الله كبامو ابوندا زامو شي الله كبامو ابوندا زامو شي الله كتري منا ايمانن الله كتري منا رايورمو الله كتري منا متينچمو الله كربا مو دا مكيانمو الله كشيغا تكانمو دسو الله كربا مو دا دوكان وندا زاسو شوتر دمو مون سانسو كو بوم سانسو wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu arziki ka ba mu wadata ka ba mu rufin asiri ka inganta kasuwancin mu ka inganta noman mu ka inganta zamantakewar mu Allah halin da muke ciki na lalacewa tsaro da zuban jini Allah ka takaita mana ba dan halin mu ba Allah masu yin wannan abu Allah ka shirye da su da masu taimaka musu akan wannan abu Allah ka ganar da su ya Allah amma masu ganewa bane da shirya Allah ka mana maganin su ubangiji kai ne mai iko akan kowa da komai duk abin da ake shiryawa ko ake kullawa na cutar da mu ko cutar da wani ya Allah kada ka bada nasara Allah ka hada ta hukunka muka tawar da mu lafiya zabubuka da ake tunanin nan gaba za a yi su Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya ubangiji Allah ka yaye mana dukkan tashin hankali wadanda duk suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu muna addu'a ta musamman ga al'ummar jihar Katsina dangane da rasuwa da Allah ya yi wa ɗaya daga cikin manyan wannan kasan nan General Rabe Allah ubangiji ya yafe masa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kan duk waɗanda suka mutu ta wannan hanya irin sa da makamantansa ubangiji Allah ya ji kan su ya yafe masa Allah ba wa iyalansa hakuri kuma duka abubuwan da ake gudanarwa a kasan nan na zubar da jini da ta'addanci Allah ka takaita mana Allah ka yaye mana ubangiji Allah ka gyara halin mu Allah ka gyara dabi'un mu Allah ka sanya wa shiwa gabanin mu sauran Allah Allah ka sa su san wannan halin da ake ciki hali ne mummuna ka ba su ikon gyarawa ubangiji in ba masu gyara bane Allah ka canja mana da wasu wanda suka fi su Allah ka canja mana da wasu wanda suka fi su muna roƙon Allah kai mana afuwarka Allah kai mana rangwamenka Allah ka samu cika da imani rabbana la tujzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.